الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله قديما وحديثا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا يوء مسجد هوسا مسلمي na kasar Benin musamman ma waɗanda suke gaban mu a wannan babban masallaci wanda shine babban masallacin musulmai a nan garin Kotono headquarter wannan kasa mai albarka wanda malamin mu Malam Habibu ke jagorantar wannan masallaci masallaci ba kamar sauran masallatai ba hade da gidan radio ina mana sallamar musulunci gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga ganin fuskokin ku cike suke da farin ciki da jin dadi da annashuwa da murmushi saboda kun ga fuskokin alheri wannan kuwa sakamakon wannan lasha ta musamman ko zuwa na musamman da aka yi wannan kasa daga garuruwa daban-daban daga kasashe daban-daban bisa gayyata da mataimakiyar shugaban wannan kasa kuma musulma tare da daukan nauyi da kulawar manya-manyan jagororin musulmai da suke cikin siyasa musamman ma mai gidanmu Duftai Isa Salihu wanda alherin sa ya yadu dukan Afirka ta Hausa ba sai na fada muku ba ya ishe ku cewa tashoshin da aka kafa na Sunna TV kimanin shekara 10 zuwa yanzu kenan na tabbata sun kara kulla zumunci tsakanin musulmai na duk wannan yanki musamman masu magana da yaren Hausa an fara kamar wasa zuwa yanzu muna da television na musulunci na Hausa mai magana da yaren Hausa har zuwa jiya iya kididdigar mu 24 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara bunƙasa musulunci da musulmai amin ko kuna buƙatar in gabatar muku suwa ya suke tare da ku wai larabawa suke cewa idan mutumin da ka sani ko aka sani kake kokarin faɗa wa mutane waye shi to sai ka ƙara shigar da su duhu to bari mu fara ta hannun dama a hannun dama na akwai shehu malami Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya bi da kasar Najeriya shugaban cibiyar Darus Sunna makarantar Zanzam malami ne gabatarwa da yada shirye-shirye a kafafe daban-daban musamman fitaccen shirin sa kundin tarihi da kuma tambaya mabudin ilimi ko malam mai zaurawa ne saboda yayi fice da aurar da dumbin mata zaurawa saboda mutum dubu a Najeriya mai wa wanda ya kabbara duk wanda ya kabbara mai wa za ba shi daya sannan babban malaminmu wanda baya bukatar a ce komai sai kuma su kabbara daya dodon mabarnata mai tallan sunna kuma sakatare janar na kungiyar jama'atul zalatul bidya wa iqamatus sunna na duk inda take ko an nan biyan shine sakatare janar na duk duniya shehi malami shehi kabiru haruna gombe sannan gaba da shi akwai matashin malamin nan wanda karatunsa ya jarta shekararsa tasirin da ya yi da albarkar da iliminsa ya yi ya wato zarta shekarunsa ɗaya daga cikin manyan almajiran malaminmu Sheikh Jafar Mahmud Adam shi ma kuma kanan kansa shehi a yanzu Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya Abu Atib sannan a kuryar karshe akwai farfesa. Farfesa ne na noma, amma mu mun karbe shi a matsayin farfesan musulunci. Saboda hidimar da yake wa musulunci ta fi hidimar da yake yi wa noma amfani. Farfesa ne kuma jagora ne yanzu na cibiyar da Sheikh Awwal Abdulshek Mala Awwal Albani ya assasa ta Darul Hadith Salafiya da ke Zaria. Ba malam yanzu shi yake jagorantar almajiran malam kan ayyukan da malam ya dora su akai. In na dan sake gusawa haka sai in koma zuwa ga ahlullahi wa qasatihi. Mutanen Allah masu yaɗa zancen Allah, makaranta Alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ba su murya, kai ka ce gyare da su, kusan gyare wanda Bahaushe ke cewa baya mura, kusan zaki murya ma baiwa ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana karatu sai ya ce lalle Allah ya ba shi zakin murya irin ta mutanen Annabi Dawud wanda Allah ya ba wa gidan iyalan gidan Annabi Dawud. Mala Alarama Ahmad Ibrahim Suleiman Kano shine a jefina. Assalamu alaikum. Sai kuma shehu malami matashi kwanan nan nake ganin wani audiensa videonsa tun lokacin yana ɗan shekaru kaɗan, amma yanzu tsuba ya fara ratsa shi, ko da ba ku ga furfura tare da shi ba, ya jima yana karatun Alkur'ani. Gangalan ne Alarama Nasiru Gwandu. Sannan shehu malami matashi kuma ɗan garin shugaban ƙasar Najeriya. Shi ba ɗan siyasa ake son ce ba, kuma shi ne jagora na Sunna TV Kano, kuma shugaban majalisar limamai na jihar Kano, kuma lecturer Malam Dr. Abdulmutallib. Assalamu alaikum. Sannan gaba da shi akwai shehu malami, kuna ganin su kun san yayi kama da malamai. Ku dubi kwalliyarsa da adansa da gemunsa, ba abin da zaka ce sai da kace barka wala. Sunansa ma irin na Larabawa ne, domin mutumin zamfara ne, amma yanzu kana cewa azamfari shine sunansa zai fara zuwa, kuma shine jagoran ɗaya daga cikin jagorori ko jagoran talabishin na Sunna TV Maiduguri. Malami ne, amma dukkan mu mutanen karkara ne, da shi da Malam Kabiru su suke zaune a birnin tarayya Abuja. Sannan kuma akwai abokina wani babban malami, bana tona musafiri garin su ɗaya da Malam Abdullah Usman Gadankaya. Asalin garin su dukkan su ɗan jihar Bauchi ne, a wani gari giya ɗi. To amma malam yanzu ya canza ta Zaria, wannan kuma malam kuma yana ta me ta Kano. Malam Kabiru Askar, wanda in kana jin karatun sa ka san kawai shi karatun ya sa a gaba. Matashi ne, na san shi sama da shekara 20 da suka wuce. Allah ya bashi kaifin kwakwalwa da fasaha, kuma Allah ya tara masa karatu, ubangiji Allah ya sa albarka a ciki. Akwai dimbin baki da suke tare da mu waɗanda za su zo, wasu ba su taho ba. Akwai wanda za su zo daga ƙasar Mali, akwai wanda za su zo daga ƙasar Togo, akwai waɗanda za su shigo gobe daga nan ƙasar Benin, sannan wasu daga Najeriya da ma za su ƙara zuwa. Sannan kuma uwa uba, ko an gabatar muku da babban malaminmu, jagoranmu Imam Habibu. Malam, muna godiya da irin barasakar da aka mana. Sannan sauran mutane da irin darajojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa kowa. Jama'a, muna gaida kowa, muna wa kowa fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani abun mamaki a ce za a fara karatu har sai har sai wajen karfe 10, saboda taruwar da kuka yi da yanda kuka taru don kuna so sai kun fara ganin malaman nan gabanin taron da za a yi jibi ya gaishe, kuma gabanin ya zamto so mun tabi na jerin karatukan da za a gabatar, ya saka aka ce to dole ko da dan kadan ne sai an zo an ce wani abu. Saboda haka abinda za mu fara da shi, za mu fara wato sanyaya kunnenmu da kalmar Allah, da littafin Allah, da abin da ke ba wa mutum nutsuwa kamar da Allah ya faɗa ala bi zikrillah tatma'inul qulub bari mu ba wa malam Ahmad Ibrahim Suleiman Kano ya karanta mana wani abu na alqur'ani mai girma malam cikin yan dikoki kadan muna sauraron ka ka sanya ya mana gurin sai ka sa kowa yayi shiru tukunna sai mu kirawo malamin mu su faɗa mana wani abu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم.
قال يا قائد الشواء وكبره تكبيرا الله أكبر رمضان cika ku da surutu ba na tabbata yanzu ba ne kuke so kuji ba malaman kuke so kuji annabi sallallahu alaihi wasallama na farawa da hannun dama komai nasa bari in fara da shehi malami malam aminu ibrahim daurawa kun ga dun malamai yana kokarin gaya mun cewa malam kabiru ni kuma na cewa naki irin wannan kauna da soyayya da haɗin kai muke fatan Allah madaukakin sarki ya yada shi dukkan al'ummar musulman duniya. Me yafi wannan bayin Allah a ce malamai guri guda suna wa'azi suna karantarwa ana farin ciki da jin daɗi. Da zan so masu kallon mu ta hanyar social media wanda zuwa yanzu na ga sama da mutum 1000 suke bin mu kai tsaye. A account daya cikin accounts din da suke bibiyan wannan wannan lacca a ce za su ga fuskokin ku da yadda kuke cikin farin ciki sai ce wa kabbiru takbira mala aminu ga haga mutanen Benin me zaka fara ce musu na sharan fage gabanin Allah kai mu gobe
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوم مسلمي مزونا ونن ببن برني نقطنو أشكين ونن قصة تبينين رفبلك إنا مكو قيسوا تعدين المسلمين شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنم فسكو تنكو كأي da irin farin cikin da ke nunawa kada ya ice mu jin dadin zuwa wannan kasa muna fata da Allah hada mu haka Allah hada mu cikin rahmarsa manyan malaman da suke wannan kasa mun samu babban tarba daga babban limamin wannan masallaci Sheikh Habib da kuma Imam Kabir da sauran manyan malamai da suke wannan kasa waɗanda muna ta haduwa da su ta gurare daban-daban kuma duk sanda muka zo nan muna farin ciki idan muka gansu to muna fata da mu da ku da dukkan malaman nan da muke tare da su Allah ya sa mu cikin rahamarsa da jin kansa Allah kuma ya raya mu akan sunna ya karbura mu akan sunna ya kuma sa mu cikin tutar annabi sallallahu alaihi wasallama sakona wata aya ce guda daya cikin alqur'ani inda Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unfa
من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه
wannan aya tana bayyana mana duk wanda yake son ya samu jin dadi na dindindin ya samu alheri na dindindin ya samu farin ciki na dindindin to ya aiki da wannan aya alƙawuran da Allah ta'ala ya zuba a cikin wannan aya ya shafi maza ya shafi mata yace man amila salihan abinda suka koya mana ita kalmar man yus'al biha an aqilin in an ce man to ka shiga in an ce man na shiga in an ce man hajiya ta shiga alhaji ya shiga malan ya shiga baki ya shiga har ya shiga kowa da kowa wannan kalmar man ta tattaro shi gaba daya sai ce man amila amila kaga dole sai an yi aiki dukkan wanda amila sai ce ya aiki ashe addini na aiki ne man amila to da yake aiki hawa hawa ne sai Allah ya ce salihan man amila salihan kenan akwai amalun gairu salih akwai aikin da ba mai kyau ba sai ce man amila salihan wanda yake aiki mai kyau aiki ba zai zama mai kyau ba a musulunci sai ya tuka kamar tattakala biyar matattakala farko kai karatu duk aikin da ba a yi shi da ilimi ba a wajen Allah lalatacce ne saboda haka matakin farko duk abin da zaka yi ka san yaya ake yin sa ka san shi a ilmance ka san shi a karance wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi dole sai an yi karatu shine matakin farko ba wai ana nufin in kai karatu ka tsira ba a'a matakin farko a cikin matakai biyar din nan shine kai karatu bayan kai karatu ka san hukuncin abin sai kuma mataki na biyu shine kai aiki da abin ka aikata shi karatu kadai ba zai tsiratar da kai ba sai kai aiki da karatu sannan kai aiki da karatu har yanzu baka sha ba matattakala biyu ka taka sai kai wannan kuma aikin don Allah kawai idan kai don Allah kadai ma har yanzu baka tsira ba sai kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai akan sunnar ma kadai baka tsira ba sai ka kuma roki Allah cewa rabbana taqabbal minna wannan shine matakin karshe kai da ilimi kai ilimi kai aiki kai don Allah kai da ikhlasi kuma ka daga hannu ka ce Allah duk da hakan ma bai isa a karba ba sai da rahmaka da jin kanka wannan sune matakai guda biyar na al'amalus salih to shi kuma al'amalus salih yana cikin wasu ma'aunai guda biyar dukkan jarabawa da Allah zai yi dan adam yana masa ne a ci wadannan abun guda biyar shi yasa anan ne ake cin nasara nan ake faduwa abu na farko shine imtisalil awamir abinda Allah yake so yi nayi sai me bari na bari imtisalil awamir yi nayi ijtinabun nawahi bari na bari sana ashkuru ala ni'ma wasabru ala al-masa'ib wanadamu walistighfaru ba'da az-zam abinda Allah yake so abu biyar zaka yi na farko in ya ce yi tashi kai in ya ce bari bari in ya baka kace Allah na gode in bai baka ba kace Allah na yi hakuri in kai sabo kace Allah na tuba bai ce ba za ka yi sabo ba amma sai ce in kai sabo kace Allah na tuba to jarabawa macin abu biyar sai ce man amila salihan min zakarin duk wani namiji kowaye in yazo ya karbi wannan sako au unsa ko mace saboda Allah yana son duk abin da za a samu tsira a ce mace ta shiga a ce namiji ma ya shiga saboda wata mata ta tambaye annabi alaihi salatu wassalam tace mafi yawa qur'ani sai inji yana magana da maza baya magana da mata sai Allah ya saukar da aya yace duk wani matsayi da namiji zai samu ta hanyar imani da aiki na kwarai mace ma za ta iya samun wannan kuma matakan maratibin guda goma ne duk matakin nan goma da zaka isa wajen Allah ta kansu mace ma za ta iya kaiwa ta kansu zuwa ga Allah innal muslimina
innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين من الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
كنت وانا آية تالسة فمتاكن إسواجوا جاء الله قدا قوما سيتا شيء دنمجي دمجي دنمجي دمجي دنمجي دمجي هاي إسواجوا كرشي يتا شيء من ذكر أو أنثى sai fa isharai mafi girman da in baka da shi kai asara zuwa duniya sai ce wa huwa mu'min alhalin wannan shi ake kira wawul hal jumla haliya fi mahalli nasb bayan yana da imani dan duk abinda zaka yi idan babu imani aikin banza ne sai sa shuruɗu qabul al'amal suka ce matakin farko shine al'iman duk aikin da aka yi idan ba imani Allah ba zai karba ba sinadarin cin nasara dan adam shine ya ci ya imani babban arzikin mutum shine ya imani babban sa'adar mutum a duniya da lahira shine imani abinda zai saukaka maka zafin rayuwa shine imani abinda zai saita rayuwarka ka ci nasara a duniya ka ci nasara a lahira shine imani in ka rasa imani kai asara sai yasa ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan la وإن أصابت ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يسأل المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو فإن لو تفتح أمل الشيطان ذاك ما أونين شيء نصر المؤمن شيء أتينا بإيماني wannan imanin mu kiyaye shi mu tsare shi mu kula da shi kada mu kuskure imanin mu yayi ya baya shi yasa yake min zaka wa huwa falanukhiyannahu ga alƙawarin sun fara zuwa falanukhiyannahu hayatan tayyiba Allah yake na rantse muku na rantse Allah ya rantsuwa sai na raya shi rayuwa mai kyau ashe rayuwa mai kyau tana cikin Allah yace ayi ayi yace abari abari ana ke samu rayuwa mai kyau falanukhiyannahu hayatan tayyiba kun ji abu na farko da zaka samu kyakkyawar rayuwa sai ce wala najziyannahum ajrahum sannan wallahi sai na saka musu dalada bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyau abin da suka aikata yasa hadisi yazo daga Abdullahi dan Abbas riwayan Bukhari da Muslim to Annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya niyyan aikata abin kirki saboda rahama Allah niyya kadai sai Allah ya sa a rubuta maka ladan kai niyyar zakai abin kirki idan ka samu dama ka aikata abin to alƙalamin lissafin Allah yana farawa daga 10 ne sai rubuta ma 10 sai mai da shi 700 sai ka tafiya da gairi hisabi ba iyaka ba a duk idan kai niyyar zakai sako sai ka tuna girman Allah ka bari sai Allah ya baka lada akan kai niyyar sako kaga girman Allah ka bari idan ka aikata sakon sai ya rubuta maka alhaki ɗaya tak sai ne ce tur nyanyanyanyan fur da mutumin da ya bari din sa tarin jayi 10 sa mala'ikan dama yana rubuta maka 10 majaabil hasanatu falahu asharu amsalha nahbu yana rubuta daya ya akai kai sakaci har mai rubuta daya irin jayi ne rubuta 10 amsa shine Allah ya kiyaye mu
amin wala ya ba ki sako ina dan bubbugawa cewa na saba da in nake tsaya na ci mu a ba amma sai na ita da wani sako wani shi ka haira wannan Allah ka can zuwa da tsibir akan eh wala yayi magana akan bi musulmi ikran mutaba amma sai ka ta mata daga me kwarma da abin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wata ruwan kankamu dan yi lokaci kadan kan muhimmancin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu da ba su ran mu da ba su jin mu da kallon mu da wanda za su kalle mu ma nan gaba da ba mu su duniya baki daya na zaman kamar abu da shi
ta amma ba wannan amfane su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيان هكا ان هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ina cike da farin ciki kwarai gamuwa da waɗannan fuskoki masu albarka. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. A da gaskiya ni ban yi niyyar ma in sa baki a cikin maganganun da manyan malaman mu suke yi ba. Na so na fara da tuna mana wani hadisi wanda yake da alaka da abinda malamina kuma abokina malam Bisina ya ambata. Zuru dan Hubaysh kamar yake cikin Sahih Bukhari da Muslim ya tambayi Safwan dan Asal wani sahabi Allah ya kara masa yadda sahabin nan mai kissan al-ifk cewa ka san wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da kauna sai yace kwarai kuwa na sani wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutumin kauye yake to a guje ya iso inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ana ta tare shi yana daga murya yana cewa ya Muhammad mu kuma na ce masa wai hak iskut kai sanka kai shiru baka san an hana daga murya a gaban ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama baka san an hana ka ambaci sunan shi haka kadai ba yace kurbudin ku kyare ni mutum ne yake son wasu mutane walamma yalqahum amma bai taba gamuwa da su ba wato yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yau kuma ya samu halin gamuwa da su kawai wani dan agaji yana nema ya hana shi yana da shi bare bu wannan dokar ba to sai nake ta ihdarin wannan kissa a cikin kwakwalwata irin kaunar da ke tsakanin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya sanya mu cikin cetansa ya kuma sa mu tsira ga baki daya Allah kuma ya ba mu ladan da yake ba wanda suka kaunaci duniya dan Allah a babu shakka kamar yadda malami mai gabatarwa Sheikh Dr. Ibrahim Bisina ya faɗa kari akan abinda malaminmu Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya karantar da mu game da aikin alkhairi da sharuɗansa bangaren abinda ke da alaka da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani ƴan uwa masu albarka ita ce ke fassara ga baki daya yadda ya kamata musulmi ya rayu Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma aiko shi da littafin Allah alqur'ani wannan littafi yana dauke ne da gundarin sakon Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama cewa ya fassara wannan sakon abinda ya fassara ta hanyar maganganunsa da ayyukansa da abinda ya ga ana yi ya kyare ko ya ga ana yi ya gyara ya ce ga yadda za a yi to shine ma'anar sakon da Allah ya aiko kamar yadda Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun aiko maka da wannan sako na alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda aka aka aiko zuwa gare su malamai suka ce bayanin iri biyu ne akwai bayanin tilawa alqur'ani yaya za a karanta shi da kuma bayani akan ma'anarsa yaya za a yi aiki da shi kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dukufa iya kashekarin da yayi a Makka da Madina yana ta aikin koyar da alqur'anin nan Aisha radiyallahu anha take cewa kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito babu wani karatu da ke cikin alqur'ani sai dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da shi hata lissafa wasu karatutuka masu nauyi wanda tace ba dan da a ce zai fasa ko ya kale ya ki aiki da wani sako da Allah ya bashi da wannan sakon ya mushi wahala aikatawa kamar sakon da aka ce yace da dan sa na tabanni wato zai dan Haritha radiyallahu anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mashi kace ya saki matarsa kai kuma ka aura wannan sako yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi amma tunda Allah ne yace yayi haka yayi to wannan karantawar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jama'a ita ce kadai musuluncin da Allah yake karba duk wanda zai musulunci kamar yadda malam Aminu Daurawa ya ambata to dole sai ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma alhamdulillah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar cin sa da irin maganar sa da tunanin sa da komai nashi zaka ga sunna a aitace yace sirrin haka shine duk wani hadisi da Ahmad ibn Hanbal ya karanta sai yayi aiki da shi wannan aiki da sunnar sai ta sa ya rike kusan duk abin da ya karanta aka ce hatta hadisi da ya karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji an yi masa qahu ana sa haka ake fadi anan an yi masa qahu ya baiwa wanzamin dirhami biyu ko uku shi ma sai da ya ji aka yi masa qahu yau wanzamin irin wannan biya irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi haka abinda ke sa a rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine koyanta da kuma aiki da ita a koya kuma ai aiki na'am to ne kula da lokaci ya nuna mini cewa mintuna na san kare na'am a koya kuma a yada kuma ai aiki to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kalin bayani kalin tsokaci da jama'a ta tsada bawa Allah cin mala ne ba da kabiru afda har da shi da maza har ma da mata amma kuna so yanzu ko wato jama'a ce mata sannan ba shiga da maza a cikin ta wato mama ta sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa karfu inna man yasahu ta kai kuma ya mata ai wani da kake yi da yawa dan ne ga abun magana zuwa ga cikin malami kuma da shi da dan ne ne ga abun magana zan yi ta zuwa ga dai malamin dokta Abdulla Usman ga dan ne Allahu Akbar dan dokta ne musamman dan to wa da abun da ya ga da shi magana a kansa kuma ba ni wannan yanayi wannan kanta wannan guri da musulmai kuma ne kana kuma kaibar musamman zuwa mai tashi da mutane ya yi kama da zuwa da mutane kan yadda ya kamata fata kiyaye to kun yi Allah dan kun gudu ma wannan zan ka bayar wajen ji maka wa Allah kai ne aikin Allah sannan kuma da kan gozo ne suka lafiya fitina dante da kuma kana da dana shi komai da kuma wala kula to saba da ka TikTok saba da ka social media yau kana so ka ji daga gare ka ba kullu ku ba mun ba kai ce mar ga ba ku ga ba na da na to nan ki mu ji har ba da ba ko
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا آدم صلى الله ainihin wato waɗannan fuskoki masu albarka a kare da malamai da shugabanni na wannan majalisi mai tsarin albarka na wannan masallaci da kuma wannan jiha ko wannan ƙasa gaba ɗaya da manya-manyan bayan Allah fuskoki da kuma haɗu a wannan masallaci a garin Kwatano a ƙasar Benin don sauraron waɗannan gidajen malamai da suka taho wato daga ƙasar Najeriya da sauran ƙasashe na Afirka da za su zo gobe insha Allah wanda muku fatan alkhairi Allah ya muku albarka Allah saka muku alkhairi kuma kamar yadda kuka yi murna da haduwa da mu ganin mu kuma wannan da kuke murna na zuwa da ku da farin ciki ganin ku da kuma ainihin wato kauna a gare ku jawabai da wa'azi duka daga bakin manyan malamai sun gabata wallahi ya gode da Allah ya kare ni na amfana da abin da manyan malamai suka yi da ya wadatar amma wannan mutum mai gabatarwa na bayan sai dai addu'a kawai ni ne ya ci sai ya hada da mata sai ya hada da yanci kira insha Allah ta'ala zamu yi tafiya da shi kan da albarka an yi kurin mata mata ne ko ban wani mutum ya ci wato baya su yi wani jaru to a shawara nasiha da zan so na yi kamar yadda ya umarce ni ku sani cewa fito idan za a ci shi ne biya ba yadda za a yi tuwo ya ci mu ba biya ya daɗi kuma duk gurin da za a shaƙa sai an haɗa da nono haka ne to haka rayuwa ciki in an kwanta sai an tashi idan aka kwanta ba a tashi ba akwai matsala to haka rayuwar mu take ba za mu ci gaba da rayuwa mai inganci ba face sai da mata ingantattu kamar magana ta farko shi ne iyaye na mata ku sani cewa yana da cikin nemomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama ku da shi shine musulunci babu wani addini da ya mutunta ya mace ya kimanta ta ya daraja ta ya fitar da ita daga kunci da mani da wahala sai na dina musulunci amma abin da sai yau babu addinin da ake nesar da mata ake kazantar musu da su koyi da karantarwarsa sai na dina musulunci amma wannan zalunci dan nan babu da yake da dan abu da dan na san za a sai da niyyar din a da musulunci ya zo ya tarar da a lokacin da ake yi amma ba a kula da su ba da kula da su ba mace ma ko mutuwa aka yi a gida tana cikin kayan gado kayan da yayan gida za su gada awaki tumaki dabbobi gonakai kuɗi kayan abinci ita ma mace tana cikin kayan da za a gada a da a jahiliya mutum ya kan iya zuwa ya gashi matar babansa ya ɗauki tsumma ya dinga da ita ce ta zama tasa a da a jahiliya ko gado ba a basu gado nan da kake raba wasu su ne ake cin ne zuwa matsayin gado ba wai a raba gado da su ba Allah ya tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani shi za ka yi kina haraba cikin surat Nisa duk wata aya take alaka da wannan ba ni da sai Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum Allah yana yi muku wasiya a cikin ƴaƴan ku akan ƴaƴan ku wannan sai yake nuna cewa shi Qur'ani ya dauki mace da daraja da kima har yayi magana yayi wasiya akan yaya za a kula da ita Allah ya kula da ki ya kamata ki kula da addini Allah ya kimanta ki ya kamata ki kimanta addini yace maganar gado da ake zuwa ma ana ku gado to Allah ya raba ne dangane mutu hazri mun sai ne namiji yana da kato biyu mace tana da kato daya malamai sun yi bayani menene hikimar da ta sa Allah ya wannan rabu ba wai dan kanu da cewa namiji ya fi mace ba ba haka ake so a nuna ba in wajen imani ne in wajen shiga aljanna ne idan wajen samun lada ne da aikin da namiji zai yi da aikin da mace za ta yi duk ɗaya ne kowannen su wanda ya fi kowa kokari sai shi zai shiga aljanna Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani da yawa da kuma da dawowa dangane da wannan aiki da kwarai da Allah yake man amil salihan
man amil salihan min zakari wa unsi wa huwa mu'minun fa nuhyinnahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani
kun ga wannan ayar ce Allah ya nuna ya kawo man amila salihan duk wanda ya aikata aiki namiji yake ko mace babba ne ko karami
kaza anan in mutum ya yi sallah zai shiga aljanna, in namiji ya yi sallah zai shiga aljanna, in namiji ya yi aure zai shiga aljanna, in mutum ya yi aure zai shiga aljanna. Dukkan ka'idodi da shari'a Allah ya shimfi, shari'a Allah ta shimfi da na addi Allah din a samu rahama in mutum ya yi sallah mu kenan kaga ba bambanci. Ina so in warkar da mu tunanin da wasu suke ganin cewa an yi rabon zalunci wajibillah kan me za a ba wa namiji biyu a ba wa mace ɗaya, wanda wannan ba haka ba ne. Kaga wannan aya ta nuna cewa lallai duk wanda ya faɗa nafiyannahu hayatan tayyiba aka ce wallahi na mu rayuwar ta shi rayuwa mai shafi, rayuwa ta arziki, rayuwa ta mutunci, rayuwa ta morewa. Ku yi wannan a matsayin ainihin wato rassi ne ga wancan tunani. Kuma me yasa aka ce a ba wa mace ɗaya a ba wa namiji biyu? Mata in za su rasa ta'adalci sun sani cewa namiji shi ne gida, shi ke kula da su, shi ke ɗaukar nauyin su, kuɗin kiɗanki namiji ne, silifar ɗinki namiji ne, gazar ɗinki namiji ne, jambakinki namiji ne, rigarki namiji ne, wane da ɗinki namiji ne, abincin safe namiji, abincin rana namiji, abincin dare namiji, katibarki namiji, shagarki namiji, lamuranki namiji, asibitinki namiji, amma duk da haka mai bukar shari'a ta ɗaya bai rabar da ba wa namiji ta ce shi yake kula da gida za ka shige ma a ba ki hamsin shi a ba ki ɗari. A sai namiji ya cancanta a fifita shi a kan shi a nan saboda hikima, saboda ɗaukar nauyi, kuma abin mamaki a cikin shari'a. Akwai inda in an zo raba zaka kuma mace ma tana bin namiji samu. Akwai cikin rabe-raben zalu ba lokacin su muke bayani ba, amma akwai inda ta juya mace ma za ta fi namiji samu da yawa. Allah ba wata aya can ku koma magan da muke yi.
Wa shuhurullah bil ma'ruf.
Allah yake ku zauna da matan ku da kyautatawa. A nan gurin gabar farko ke mace idan kina so ki samu rayuwa mai inganci to ki inganta yarintarki. Daga cikin abin da ke damun mu a yau, shari'a ta ce mu kyautata su. To kuna samun kalalar kyautatawa da Allah ya ce kyautata ne, in kun inganta rayuwarku sai Allah ya haɗa ku da mutane kirki da za su mutunta ku. Ku bi Allah sai Allah ya ba ku hutu, sai Allah ya fanta muku da hankali. Shari'a ta ba wa maza cewa su kyautata muku. Kyautatawa mu kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce. An tambayi na da Aisha radiyallahu ta'ala anha me annabi yake kasancewa, yaya annabi yake kasancewa sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa tare da matarsa? Tace idan yake da gida kana fi mihnati ahlihi, cikin hidimar iyalinsa. Wannan yana cikin kyautata abiya ne, da shi ake kankaɗe, da shi ake a gyaran gida, da shi ake hura wuta, da shi ake wanke falo, da shi ake kaza. Zama yake dirshan a gidansa ya hira da matarsa, ya taimaka musu da aikin gida, ya taimaka musu da mu'amalolin gida, cikin kyautata da maza Allah yake da matan shi. Nana Aisha ta gaya mana idan ya zo ko bacci zai yi da nana, cinyan nana Aisha shi ne filansa, kamar yaya ya tsora kansa wanda ba da mata ta yi kafara. In ka ji wasu kuma ka yi zuciya da wata kuma a tafiya saboda maka aure a nan gobe. Ya fi san cikin da yake yake wani ƙarfi ke biyu. Ba dai kawai ba sai ka faranta mata da ku ƙarfe ka. Ba irin ka ba yau da yawa daga cikin mata suna kuka da mu maza. Irin wannan kyautatawa, irin wannan tausayawa, irin wannan soyayya da ƙauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna siyarsa. Aka ce ne da ruwa idan ya zo zai sha, ina na Aisha ta sha, ko in shi ya sha sai ɗaya ya ce ba ni inda ka sa bakinka a nan zan sha. Alayhi salatu wassalam yana cin abinci da matarsa, alayhi salatu wassalam yana wanka a banɗaki guda ɗaya da matarsa, alayhi salatu wassalam yana bacci da rana a gidansa, yana hutawa da iyalinsa. Amma kai yau tsakaninka da matarka duk abinci za ta yi na kyautata masa ba ka kulawa. Matan ku yau su kan da suke da ku shi ne wai ku ita ce abokiyar zaman ku. Mutum zai dawo gida, matarsa ta yi wanka, ta yi kwalliya, ta yi ado, ta shafa turare, ta yi duk abin da za ta yi na gyara jikinta, amma wallahi ba sai ka daina ba. yau in an koma gida kowa waye tsare a hannunsa. Mata har cewa suke alaji kawo a sa maka jari, idan mutum yake wani a cikin ɗan abu ne a duka sa maka jari, saboda shi ba sa maka jari ba, to ba za ka samu lokacin kawa. Wannan mutum da ya ce mata kai ne a WhatsApp, kai ne a Facebook, kai ne a Twitter, kai ne a kaza, ta fesa turare ba ka san ta fesa ba, ta saka atamfa ba ka san ta sa ba, ta gyara gashi ba ka san ta yi ba, ta yi kunki kunki ba ka san ta yi ba. Muna da matsala a kan kulawa da iyalan masu gidajen mu, ga rashin magana mai kyau, ba mu so su dawo. Wani matar su ta masa laifi ya ce wallahi sun ci mutunci, wallahi ya kira sunan ubanta ya lada. Ya haka da mai da yake zaka yake kuma kina magana a kan ko duk zaki ba ki danna kai kuka ta ga kuka kada ma ya kama hanya ya fita. To wannan rayuwa da muke yi da iyalan mu ba dai dai bane ya ku yan wala da yawa mutane ana kukan su da rike kyau da ta iyalan ga kadan ka da muke zauna baya kula da cikin da yake da mata ba wanda baya san fatan su da ne kwaliya kuma mun yi min cikin mun tabbatar. In Allah ya sa da a cikin matan aure ɗari, insha Allah ta'ala sai ka samu 90, matukar mijinta zai zo gidanta zai karɓa ta karɓi yake, wallahi zai kai wata. Ko da sabulu ko ba sabulu, wallahi zai ka sa turare, wallahi zai ka gyara jikin da zan karɓa mishi. Amma namiji nawa ne yake shirya wa matarsa ya yi mata wanka da daddare kafin ya je wajen ta? Namiji nawa ne yake saka rigar da yake zuwa ɗaurin aure ya fuskanci matar da zai gida ne? Namiji nawa ne yake tabo kwaliya da ado ya zauna a gidansa don masu su kaje shi da gida ne? Kun manta sahabbai a da sallallahu alaihi wasallam ko ibn Abbas ko Abdullahi da Umar wani yana cewa na kai da ado da kwaliya uridu an ata jammala bi lisani kama uridu an ata jammalu ni ina yin kwaliya da ado wa matana kamar yadda ni ma nake so su yi kwaliya da ado. Fa za ka hanya mana hadisi in ya shiga gida ya fito zai koma sai ya goge bakinsa. Wallahi a cikin mu akwai wanda idan ka gan shi ka ce wannan mutum yana da kara matan da haka tabbas ya zaka ce ka ba mu ce kuna ba 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 mu ce kana ba ba za ka mutum matan ta kamar baturiya amma shi kuma yadda ka san daga ramin toka ya fito ba mu ce kana ba wannan zan ki ibaya cikin wa ma'iru kunta fil ma'ruf ku jotta ta mutu ku mutu magana da kyau wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu shi ka bar shi iyaye na mata bayyana tsaraiki fitta dukkan abu da su tana da shari'a ta hana. Ya kamata ku sani duniya ta kai munzari na wayewa, wayewa ne shi ne bin Allah, wayewa yau shi ne ku bi shari'a ya kuka ne na mata a gaki da hijabi a gaki da niqabi a gaki da saka safar hannu da ta kafa idan kin je gida kuma a gaki san ga kalliya ga kalli ga danne ga tsafta ga jirani kuma sai duka jikin ki tun maganin mayu ba su kan zama da akwai wanda ya zama su kallon mata da ke na su jina su sani cewa in kun bari da dalilin ki an gani sai za ki tare da ki in kun bari da ƙarfin ki an gani sai za ki tare da ki. Kina da abin da za ki bayyana wa wani ki samu ɗaukaka a wajen Allah ki samu matsayi a wajen sarki. To amma abin da yake damu iyaye mata yau da yawa da ruwan mu shi ne akwai matan da ba za ki samu da gambatan su sai sun ba da sun ce su ga wasu. Akwai matan da yau kafin a aurar da su sai sun ba da mutunci su ga wasu. Har ta kai ga yau a wasu wurare da yawa ba a yin aure tsakanin miji da mata sai an kawo takarda ta gwaji lafiyar ta dalau lafiyar ki dalau saboda ana tuhumar. Akwai wanda suke bayar da mutunci suna bayar da kima. To muna ba da shawara ga iyaye mata babu kima babu daraja babu abin da zai babu ba dai da dokoka irin zuwa makaranta irin kula da jikinku irin tsare mutuncin ku sannan kuma ku girmama mazajen ku iya magana ku iya ladabi ku iya kima ku iya mutunci ku san me za ku faɗa. Wata ba ta iya magana ba wata miji ke zo mata magana yana cewa ina son in zo mu rinka hira da ke muna cikin tsorawa amma ki kare ki sai ku ce haka nake haka Allah ya yi ni kuma ba wanda zai canja ni. Kaga wannan matsala ki kace ni yadda malam shi yasa idan na zo ba su lafiya ne da mun zauna miki dai miki biyo to za mu kama fada da ita to sai ina wannan ba ki kama da ma san kwarai ba ba da kwarai kace ni mai kaliyar mutum da take fuska kai ni sai mai ta da zanta ilaihi azzamatta mafi alheri a cikin mata ita ce wacce da ka ganta sai ta faranta mare shin
kina da wannan sifa ta yanda in mijinki ya ganki zai ji daɗi hankalin sai kwanta ya daina kalle-kallen mata a waya wa idza amartaha ata'aka idan kai mata umarni kuma sai ce maka da'a sai ce maka biyayya wallahi mun gani da iyayen mu da kakanni yanda suke girmama mazajensu kamar iyayensu amma ina wani ya ce karki fita ta ce wallahi kana daga kafarka wallahi kuma sai na fita wani ya buga waya ce ina kike ne ta ce kai dai sai na dawo tukuna bai ma san ina ta je ba take irin wannan dabi'u ba daidai ba ne da muguwar alaka da mata suke na cin amana yau da amfani da wayoyi da hira da mazaje waɗanda ma mazajenku na aure ba ki kwalliya ki ado ki bayyana adan da mijinki ya kamata ya gani amma ki nuna wa duniya ta gani ki nuna wa wani tsohon saurayinki na faɗa a Najeriya yanzu wai wani yayi ake wai mata wai suna da wai besti menene besti shi yake gaya mata me za ta dafa mijinta besti shi yake koya mata ya za ta kwanta da mijinta besti shi yake raka ta unguwa ko kasuwa musamman in ya samu lalataccen miji mara kula mara titi wanda baya lura da iyalinsa ke kuma ki ji tsoron Allah yanzu da mun kina da wani besti ba mijinki ba kina da wani wanda ya fi mijinki da kuma wani da ake cewa wai boyfriend wai kana da wani saurayi wai yaronta ne wai abokinta ne da shi take hirar soyayya idan mijin to kila bai yi ta ba da shi take wasa idan mijin ta bai yi ta ba da shi take kaza duk irin wannan kazanta wannan tacci wannan cin amana wannan yaudara da iyaye mata su ya kamata ku ji tsoron Allah ku kyautata dan ku samu ingantacciyar rayuwa mai dadi da iyalanku insha Allah ta'ala idan Allah ya kawo mu lokaci ingantacciya wadatacce muka samu mata zalla to akwai wani sirrace-sirrace na rayuwar aure wanda ba za mu fahimta a nan araha ba saboda kar mu yi bayani akwai marasa aure da yawa a wurin nan wanda ta ce ya kidi ne mana ya rude mana a wurin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kun ga malami mai bin ka'ida ko kun ga bai tsaye da ni wannan daya to shi ke da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na tabbata cewa da na da san samu ne in bar shi ci gaba da yi ko kun ga malamin ya face mun abin da nake magana ma dan kan na iya tsayar da shi sai na je na aro wani abin magana da ban sa annan na kada masa kararrawa da Abdullahi Usman gadan gaya muna godiya Allah saka da alheri da naji shi yana ta rugurguza yana ta hawan mu maza yana ta nukurkusa mu yana ta tura mu yana ta danne mu sai ce masa a zuciyarsa nake cewa kai dai ka gama akwai sai to shehi malami malam Kabiru Haruna Gombe yana nan a baya in ya zo zai rama mana Dr. Abdulmutallab Ahmad ka kalli jama'an da ke gabanka mafiya yawan su ko ce saba da 90 cikin 100 ba su da hula wanda ke gwada alamar matasa ne jama'ar ka ne kuma za ka iya cewa kusan dukkan su makalla kwallon kafa ne tsakani da Allah ana dan kalla ko ba kalla ba wai na ce duka ba banda ma wannan kuma sa'an nan ga abubuwa da yawa da suke shigar da matasa ina so malam Mutallab a cikin magananka ka dan kwankwashi kan matasa an kwankwashe mu mu masu gida sannan kuma ya tabo iyayen gida to su kuma waɗannan fa waɗanda wasu daga cikin su ko dai tuzurai ne ko mundikai ne ko gwabare ne ko gwabrikai ne ko gwaran gwamai ne ko gwarabni haka dai su categories na marasa mata duka akwai shi a nan gurin gare ka ba da mutsalla
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. سنقوى إن من سلم تأدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara haduwanmu a wannan gari mai albarka da waɗannan manya-manyan malaman namu waɗanda suka yi fice a wannan nahiya tamu akan yaɗa addini da musulunci. Kuma Allah madaukakin sarki ya sa muka sauka a wajen malamai da tijai waɗanda suka yi shekara da shekaru suna yaɗa sunna da mu da ku da su gabaki daya. Allah madaukakin sarki ya raya mu akan sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya karbi rayuwarmu muna bin tafarkinsa, ya tashe mu a cikin majiyansa, ya shayar da mu alkautararsa, ya sanya mu cikin cetonsa. Bayan haka, kamar yanda babban malamina ya yi bayani cewa matasa da muka hadu a nan gurin, maganar da zan mana nasiha ta shine halin da muke ciki a yau. Ku sani a matsayinmu na mu musulmi, wallahi duniya mu take jira. Duniya ta rikice, Turawan yamma da na gabas kashi ya haɗe musu. Tattalin arzikin da suka zo da shi ya rufe sun ba su da mafita. Globalization aulama da suka zo da ita ba za ta ceta al'umma ba. Hanyar rayuwa zamantakewar iyali, modality din da suka zo wa duniya ta shiga cikin matsala. Finance system da suka zo da shi a duniya na bankuna sun talauce, sun shiga cikin masifa. Tsarin tattalin arziki da tsarin zamantakewa da tsarin yadda ake gudanar da rayuwa tsakanin iyaye da ƴaƴa da duk wani abu ne garbu Turawan yamma suka zo da shi, to yanzu fa sun kai ƙarshe. Da yawa daga cikinsu sun furta, ba za su iya ƙaddamarwa da duniya wani abu ba. Wannan yake nuna mana cewa abinda duniya take jira yanzu musulunci da musulmai ina suke. Idan ka tuna maganar Rabi'uddin Amir a gaban Riston ya tambaye shi yace ma ja abikum, me ya zo da ku? Alhali sun tsaya a gaban Riston ɗan tsirari, rigunansu ba masu kyau ba, yana ganinsu talakawa, ƙasƙantattu a idonsa, don bai ga wani zamananci ba, bai ga wani ƙwarewar rayuwa ba a wajensu, bai ga wani irin civilization da yake batan zai gani ba. Ya kalle su a wulaƙance ce, me ya zo da ku? Ya ce da ƙarfin hali a matsayinsa na musulmi, nahnu qaumun ba'athana Allahu linukhrija al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya ce mu wasu mutane ne da Allah ya turo mu duniya, mu fitar da duniya gabaki ɗaya mutane daga bautar mutane zuwa bautar Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Abin mamaki, duk irin wannan kilisan da Father Riston da technology ɗinsa da dukkan sojojinsa, ya ce da ado da zinariya da jin daɗin duniya da suke ciki. Amma Rabi'u ya ce wa min dika duniya ila si'atiha, mu fitar da su daga cikin kuncin duniya izuwa yalwata. Domin ne wanda bai da musulunci, wanda bai da addini, wanda bai san musulunci ba, baya aiki da musulmi, duk mulkinsa, duk kudinsa, duk daɗin da ka gani yana da shi, wallahi yana cikin kunci. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله مدوكين سركي يا تبتر منا da cewa
ومن عرب عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عميا قال ربي لم هشرتني عامي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
wannan yake nuna mana cewa akwai musulmi sun taho da wani sako wata risala da take so su gabatarwa da duniya su fitar da duniya daga cikin rikicin rikice-rikicen kowane hali da suka samu kansu babu wani hali ga dan adam zai shiga cikin sa na tattalin arziki ko na zamantakewa ko da na gudanar da mulki ko na dukkan wani abu face musulunci ne ya zo da mafita mafitar da musulmi sun aiwatar da ita a kawunansu da sun aiwatar da ita a gidajjajinsu da sun aiwatar da wannan mafitar ta musulunci a zamantakewarsu da duniya ta samu wani yanayi ta samu wani samfurin rayuwa da za ta fita cikin tashin hankalin da take ciki amma abin mamaki musulmin su kansu ba su fahimci addinin su ba ba su tabbata addinin ba a aikace ba su fahimci addini ba a tattalin arziki ba su fahimci addini ba a kasuwancinsu ba su fahimci addinin ba a zamantakewarsu namazi misali da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar a kasuwanci misalin da ya bayar a zamantakewarsa ga iyalansa misalin da ya bayar a zamantakewarsa da makotansa misalin da ya bayar a zamantakewarsa da waɗanda ba musulmi ba misalin da ya bayar a zamantakewarsa da duniya gabaki ɗaya da halinsa gabaki ɗaya da yawa daga cikin musulmi ba su fahimci wannan misalin ba wannan ya zamanto duniya ta shiga halin da take ciki kaga musulmi sunansa ne musulmi kawai amma ɗabi'unsa aikinsa yanda yake gudanar da al'amuransa gabaki ɗaya sun kauce abinda musulunci ya kira akai to wannan shine abinda musulmi suka rasa a yau kuma duniya ta yi asara gabaki ɗaya in har muka dawo musuluncinmu na gaskiya ba musuluncin da turawan yamba suka shata layi ba musuluncin da za su ziga mu dau makami domin shine ainihin abinda za su rushe mu ba irin musuluncin da suke so ba mu yi ta kafirta juna muna ta fada a junanmu ba ba irin musuluncin da garbu ta shata mana ba wato musuluncin ya zama dan zamani suna na musulmi malillahi fa huwa lillahi wa malil qaisar fa huwa lil qaisar a masallaci zan yi sallah kullun sata innaku tawaje da zina da cin riba da hasada da zalunci da qita da qiyayya ta mamaye amma in nazo masallaci in ce Allahu akbar in sallama wa Allah wannan ba irin musulunci da manzon Allah ya koyar bane ba musulunci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar musulunci da ya bijini duk inda kake kake wakiltar musulmi yanda wani musulmin da ba kai ba in ya ganka zai shiga addini wallahi da a Najeriya da irin wannan kasar da musulmi suke da muna yin musulunci ko kashi 60 cikin 100 mu suna yin irin musuluncin da musulunci yake so a yi da babu arni ko da arnan to da sun yi karanci bayan sun yi karanci babu wata mummunan adawa da hi'idi da zai zamanto tsakanin mu da su domin mun ga manzo sallallahu alaihi wasallam yanda ya amshi nasara na jiran ka duba irin yanda manzon Allah ya amshe su a masallacinsa ranar lahadi suna tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam har suka ce lokacin addu'a cocin mu ya zo yace ku je ku yi ku dawo daga ƙarshe kyakkyawan misali suka musulunta to irin wannan musuluncin fa yanzu duniya take so musuluncin limana ba na fada ba ba na daukan makami ba domin duk wanda aka ziga shi ya dauki makami to wallahi ya ba arnan duniya da arnan gabar dama su fatattaka shi yanda suke so abinda suke jira kenan musuluncin dabi'a musuluncin wayewa takka zama wani mujangam mara fahimta dolo wanda bai san yanda duniya take tafiya ba ka zama cikakken injiniya mai addini, cikakken likita mai addini, cikakken mai karatun zamani wanda ka kware da administration kuma ka san musulunci kuma kake tafiya akan koyarwar musulunci. In muka samu wannan musuluncin to alhamdulillah musulunci zai kawo duniya mafita a cikin halin da take ciki. Musulunci zai ceto duniya a dukkan rikita-rikita na yaƙe-yaƙe na rushewar tattalin arziki na dukkan halin da ake ciki. Dan haka kenan a ƙarshe nake kiran mu, musulunci ba wasa bane ba, ba tabbara bace ba, ba zuwa masallaci kawai bane ba. Musulunci aiki ne, suluk ne, dabi'a ce, yanda za a ga a jikinka, yanda za ta yi naso duk wanda ya haɗu da kai ya ɗanɗani wannan ƙanshin da zaƙin na saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ga babu wanda yake sha'awa sai kai da ɗabi'unka da addininka. Sahabi guda ɗaya kasuwanci ɗaya zai shiga kasuwa ya yi ciniki guda ɗaya da mutumin da zai taɓa sanin labarin musulunci ba, ya tambaye shi ya ce kai wane ne, ya ce ni ne wane, me ya koya ma irin wannan sana'a, ya ce addini, menene wannan musulunci kaza da kaza, saboda ya ga tsantsar amana da tsoron Allah. Amma mu haka muke yanzu? Ba haka muke ba. To da wannan za mu shiga maɗaukakiyar aljannar da Allah ya ce fi jannatin aliya, aljannar da take sama. In ka wuce sama ta ɗaya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta huɗu, sama ta bakwai, ka fice ka je sidratul muntaha inda jannatul ma'awa, wanda daga ita sai al'arshi. Wannan mutanen da suka bi Allah ko za a ɗaukaka a wannan ƙasar su yi irin wannan tafiyar, tafiyar da ake kilomita, ake tafiyar sur'atul daw, light speed, gudun haske da mala'iku suke yi zuwa sama ta farko, suna yin shi a cikin mintakan ɗaya a yi kilomita miliyan uku. To irin wannan tafiyar za a tafi da kai ba sama ta ɗaya ba, ba ta biyu ba, ba ta uku ba, ba ta bakwai ba, fi jannatin aliya, daga kai sai al'arshi. Da irin wannan rayuwar za a ɗaukan mu haka, ko da rayuwar ƙasƙancin da muka zaɓar wa kanmu wanda za mu tafi cikin wutar a ƙasa ta ɗaya, ta biyu, ta uku, ta bakwai, can ƙasa cikin hawiya, cikin lazza, ba wani mutum duk wanda yake so ya yi saman nan, to wallahi sai yana da manufa, sai ya san me yake, sai ya san wani aiki yake. Don wancan wajen na kusa da al'arshi, wallahi ya fi ƙarfin malalata, ya fi ƙarfin kawai 'yan taɓa-kiɗa taɓa karatu, ya fi ƙarfin wanda ba su san Allah ba. Wanda suka san Allah su zai ɗauka ya sama da su. Allah ka sa mana daga cikinsu, Allah ka yafe mana laifukanmu, Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka gyara zukatanmu, Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Abdul Muttalib, Allah ya saka wakil alheri. Assalamu alaikum. Mun saba jin wa'azi ko? Ko kuma kuna jin irin yadda malamai wani lokacin sai Buhari, Muslim, ko kira Ibn Taymiyyah, ko Zahabi, ko waye, wato wanda da su za mu koya, ku duba yadda malaman nan sun taru guri guda, kowa daga cikinsu jami'a ne, kowa daga cikinsu al'umma ne, kowa daga cikinsu ko shi dai aka ce zai zo nan gurin za ku irin wannan tara, kuma sai ga su sun haɗu a guri guda suna tattaunawa ba faɗa ba zagi, ko sai kowa yana maganar yaya za a amfana, yaya za a ƙaru, yaya za a gyara gidan musulunci, yaya za a yi kaza. Wannan shi ne musuluncin gaskiya. Bari ba ku labari cikin sakan kaɗan. Kun san malamai suna kiran Ibn Taymiyyah ko? Wani katafaren malami da aka yi a ƙarni na bakwai, Ibn Taymiyyah, da Ibn Taymiyyah, da wani malami ana kiransa Ibn Qayyim almajirinsa, da almajirinsu Ibn Kathir, da abokin karatunsu kuma malamin wasu daga cikinsu Imam Az-Zahabi, da Ibn Daqiq Al-Aid, da Imam Al-Hafiz Al-Mijji Abdurrahman Abu Al-Hafiz Al-Mijji Al-Hafiz Abu Yusuf Al-Mizzi Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi astaghfirullah Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi da su zamlakani da makamantansu, duka sun rayu a gari guda a lokaci guda duk a cikin birnin Dimashq, wanda birnin Dimashq bai wuce birnin Medina ba a da, saboda murnan Madina da ake magana murnan Madina a zamanin manzon Allah yau duk abin da ake faɗa na tarihin murnan Madina da a zamanin manzon Allah yana cikin ƙwariyar masallacin manzon Allah da farfajiyar masallacin manzon Allah wanda ke gwada girman garin a zamanin da bai wuce wannan shatin ba amma aka samu bajiman malamai wanda kowa in aka ambace shi sai ka ji shi a shi ɗayan su al'umma ne a gari guda amma ba za ka taba jin wani ya soki wani ko ya aibata wani ko ya zagi wani sai dai kowa damuwarsa al'umma ya yi wa mutane duhu karantar da su amfanar da su irin wannan shi ma sabon darasi ne gare mu na tabbata mai yiwuwa ba ku taɓa samun irin wannan yanayin da malaman da kuke kallon su kuke jin su su tare a guri guda kuma kowa na ƙarfafan saƙon ɗan uwansa Allah shi ƙara musu albarka Allah ya kiyaye su Allah ya kare su Allah ya ƙara daidaita tsakaninsu ya haɗa kansu su zamto tsintsiya maɗaurin ke ɗaya su yi wa musulunci amfani saura mutane uku Malam Azzamfari shi ne wanda ba ku labari malam mai cikakken gemu malamin sunna wani daga cikin malamai Tihaba kullum karatu kamar Malam Azzamfari shi ne idan kana bibiyarsa za a ga ya yi karatu da safe ya yi karatu da rana ya yi da yamma na zamanin har karatun bayan isha'i ma yana da shi kullum to malam mutanen Kotono za su so su ji daga gare ka wani abu wanda zai amfanar da su ban san ta ina za ka fito musu ba amma ta duk inda ka zo musu alheri ne domin karatun namu hatsin bara ne akwai tuwo miyar kubewa akwai miyar ganye akwai miyar busasshen ganye akwai har ma da miyar da malam Abdullahi ya ci yau bai san sunanta ba ban ce ya yi santi ba amma ya yi magana mai daɗi
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna ƙara gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kama wannan yammaci na yau yammacin alhamis sha uku ga watan al-muharram na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da hudu sha daya ga watan takwas 2022 a nan babban masallaci na al'umman musulmi da ke cikin garin Kwatano a ƙasar Benin wato wannan shi ake kira kamun kazar koko domin manyan malamai suna a gabanmu sa'an nan wasu daga cikinsu sun yi wa'azi kuma a ce a kira irin mu ɗan makiyaya mutum mai wa'azi kaga akwai magana to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana soyayya soyayya don Allah soyayya bisa tsari na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ƙara mana son Allah Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya ƙara mana son iyalan gidan manzon Allah Allah ya ƙara mana son sahabban manzon Allah Allah ya ƙara mana son malaman Al-Qur'ani da Sunna Allah ya ƙara mana son junanmu a yau junanmu na musulmai Allah ya ƙara mana dauƙan zumunta Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa a wannan ƙasashe nan baki ɗaya kuma abinda malaman suka faɗa Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi ni abin zan ce shine wato kamar da shi Dr. Disina ya faɗa cewa daga ina za a fara na farko dai ga shi duka matasa ne wanda kuma a tarihin musulunci lalle waɗanda suka ɗauki nauyin addinin musulunci daga cikin manya-manyan rukunan al'umma akwai matasa su suke da kaso mai yawa, banda malamai, banda dattijai, banda manyan masu kuɗi, banda hukumomi. To Allah ya muna albarka. Abinda muke so shine ‘yan uwa su sani a nan ƙasa ce daga cikin ƙasar Afirka, mu ma a Najeriya Afirka ce, wannan taro na Afirka baki ɗaya. To Afirka baiwa Allah, Afirka marainiya, ku matasa ku ne uwa ku ne uba na Afirka, domin a yanzu Afirka marainiya ce, tana buƙatar wasu sabbin al'umma waɗanda za su saurari dattijai irin su da suke gabanmu a yanzu da manyan malamai masu basira da kafira suke wannan magana. To muna buƙatar matasa irin ku da za su saurari waɗannan bayan Allah domin a samar da sabuwar Afirka mai albarka, mai biyayya, mai haɗin kai, musamman Afirka Islamiyya, Afirka ta musulunci. Idan muka ce Afirka ta musulunci, shine Afirka wace take bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗari bisa ɗari da iko. Hakika muna cikin wata dabaibaya da makiya na Afirka suka saka muna, kuma akwai hanyoyin za mu iya fita daga cikin wannan dabaibaya, wannan ɗauri, wannan hukumi, wannan aiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi a duniya, ya aiko ƙasashen Larabawa musamman Qurayshawa cikin hargitsi, mafi girma shine hargitsin shirka ga Allah da bautar gumaka, da yanka ga gumaka da watsa jini, kuma a mafi girman guri, a mafi tsarkin guri, a ɗaki mafi girma, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata,
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin.
Fi ayatun bayyinatun
maqam Ibrahim.
ومن دخله
كان آمنا
ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Wannan ɗaki da darajarsa da abubuwan da Allah ya ambata game da shi, to Annabi ya isko ana bauta magoki a cikinsa, gumaka ɗaruruwa tare da shan giya da ɗawafin tsirara, kai abun ya kai hadda wa abul banati wa idal ma'udatu su'ilat
bi'ayyi dhanbin qutilat.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abubuwa da yawa, hadisai da tarihi sun nuna wadau yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isko Makka, wato mafi girman ɗaki, mafi darajar guri a bayan ƙasa, Annabi al-Qur'ani ya faɗa. Amma da aka fara saukar da al-Qur'ani, manzon Allah shekara 13 yana karantawa, ya karanta da al-Qur'ani bisa sunnarsa shi Annabi Muhammad ɗin. Sa'annan ya yi hijira ya koma Madina shekara 23 kenan ba, sai da aka waye gari duk wannan ɓarna gaba ɗaya sai ta koma tarihi. Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ɗakin yadda shi yake son sa, ya mai da ɗakin da ake bauta masa, ɗakin kamar yadda Annabi Ibrahimu ya gina shi, aka koma gashi nan alhamdulillah tun wannan lokaci aka yaye dukkan waɗannan gumaka. Ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
ya zama muna madubi, ya zama ainihin wato mai karantar da mu yadda za mu yi maganin kowace irin matsala, musamman irin matsala da muke fama a Afirka. Muna fama da matsalar rashin zaman lafiya a Afirka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo a ainihin Makka da Madina, ya isko ainihin mutanen Aus da Khazraj a ainihin Madina, suna gaba da juna, suna kashin ainihin kiyashi, suna kashin kare dangi. Amma Allah tabaraka wa ta'ala yazo ya hada wata irin zumunta a albarkacin addini, suka zama ƴan uwan juna, suka taimaki Annabi Muhammad. Huwallazi ayyadaka bi nasarihi,
huwallazi ayyadaka bi nasarihi wa bil mu'minin.
Na'am.
Wa alafa baina qulubihim.
Na'am.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله
ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
منا بقات حد الكيني متعلم فيكي كشن جوناسو Allah tabaraka wataala, Allah yace suka taimaki manzon Allah, banda taimakon da shi Allah yawa manzon Allah, sannan ya samu mumunai suka taimaki manzon Allah. Mumunan nan Allah yace wa allafa baina qulubihim, Allah ya hada zukatansu, ba wai ya hada fuskar su ko kafarsu ba. Wa allafa baina qulubihim, kuma Allah yace law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Da dole a ciyar da zinarin a cikin duniya, da man fetur da a cikin duniya, da gas, da dukkan kuɗaɗe da daloli da dukiya kowace iri, don a ainihin haɗa zukata masu baƙar gaba da ke tsakanin ainihin al'ummar Larabawa, to wannan ciyarwar ba za ta yiwu ba. Amma albarkar Qur'ani da sunnar Annabi Muhammadu suka zama ƴan uwan juna, har suka waye gari. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa tsakanin ainihin muhajirai da ansaru suka zama ƴan uwan juna, har Allah subhanahu wa ta'ala faɗa a cikin suratul hujurat, suratul Ali Imran, yace
wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu,
haka
wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum.
Ya ma'ika Allah ya ce in kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum, kun zama maƙiyan juna Allah ya haɗa zukatanku. Dan haka walafatul qawli shine muna iya maganin matsalolinmu a Afirka, muddin muka kasa karantawar addinin musulunci a gaba, muddin muka bi malamanmu suka gaya muna gaskiya muka yi aiki da ita, muddin muka bi jagororinmu akan abin da suke umurta mu wanda ba saɓon Allah ba, muddin muka mai da hankali a littafin Allah a wajen makarantunmu na boko da makarantunmu na islamiyoyi, muddin muka mai da hankali a wajen laccoci da muhadarori, muddin muka gyara salabar dinmu a Afirka, mu gyara salabar dinmu na makarantu, curriculum na makarantu, a gyara shi, a sa darussa, a ba musulmi dama ba za su gama makaranta ba sai an ba su wani course na imani da mutunci da daraja, kamar irin abin da malaman suka faɗa, ya zama kafin mutum ya zama soja yana da imani, yana da tsoron Allah, yana da jin kunya, kafin ya zama ɗan sanda yana da imani, yana da tsoron Allah, yana da kunya, kafin mutum ya zama ainihin wato lauya ya zama akwai imani a tare da shi, kafin mutum ya zama alkali, kafin mutum ya zama ɗan siyasa, kafin mutum ya zama babban hamshakin ɗan kasuwa, kafin ba mace ta yi aure ya zama duka imani ya zauna a cikin zukata, to wannan lallai za mu samu kwanciyar hankali. Kamar yadda ainihin sahabban manzon Allah da kafin zuwan manzon Allah maƙiyan juna ne, Qur'ani ya faɗa, Qur'ani ya faɗa maƙiya ne ba mai son wani, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa su albarkar littafin Allah da sunnar manzon Allah. To wallahi wannan sirrin yana nan, muddin za a ci gaba da karantar da shi, muddin za mu yi aiki da shi, mu kalli ainihin ainihin tsakanin muhajirai da alƙa ga ƙa'ida ta baƙo da ɗan ƙasa, ta baƙo da ɗan ƙasa, baƙo da ɗan ƙasa akwai renewa, bako dan kasa in dai bako ya sauke ce to ya zo kaga dan kasa su bashi gona su bashi wurin da zai yi dan bukoki da sauransu to galiban dan kasa suna rena baki amma yaya dan kasa suke na Madina da baki muhajirai har makana idan bayan illa to jike na wayu turu ala anfusin mu dai kawai wayu turu
wayu turuna ala ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
والذين تبوأوا الدار والإيمان wa'inda suka zauni gidan yan kasanci na Madina kuma Allah ya taimake su akwai imani imani yana a zuciyarsu ta hanyar karantarwa ta dakkarwa ya karantarwa yuhibbuna man hajar ilayhi kamar yadda kuke son zo wannan na malaman mu hada musiki to haka kuma abin da ya faru kenan mutanen Madina suna son muhajirai yuhibbuna man hajar ilayhi amma kaga wannan soyayya aiki ne an kai ka zamo da babu ka aiki da babu ka yuhibbuna man hajar ilayhi wala yajiduna
fi sudurihim hajatan mimma yaqutu
babu ganin kaji a tsakanin su kamar abin da shafi kyauta mu je gaba
wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa
duka wannan karatu na qur'ani ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna zakin muhajirai su ji dadi su su hakura ko da suna da bukata hadisai sun tabbata a tarihin musulunci muhajirin ansaru duk da balarabe yadda yake da mace da bala'i da za a iya kashe kabila gaba ɗaya saboda mace amma tarihi ya nuna lallai muhajirai sun yi yunkuri su saki matansu ainihin ansaru sun yi yunkuri su saki matansu da muhajirai su aura sun yanka gidansu su raba su ba muhajiri sun yanka ainihin gonarsu su ba muhajiri musamman a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama aka a tsakanin muhajirai da ansaru yanzu a takaice sakon shine muna iya gyara ainihin matsalolin da ke tsakanin mu a Afirka ƴan Afirka musamman wannan matasa hulkoki ba su cike da imani ba su san Allah da Annabi Muhammadu babu shakka akwai albishir na mu gyara kanmu kuma wannan taro da muka zo a ainihin kwatan ko kuma Benin to wani jigon ba ne in Allah ya yarda na haɗa kan al'ummar musulmi matasa da malamansu da shugabanninsu na Afirka dan mu zama ainihin wato taurari ba za mu ce zakaran gwajin jafi ba sai dai mu zama tauraru mu zama ainihin abun koyi wallahi kamar abin da malamin suka faɗa idan aka samu musulmi suna kwatanta musulunci cin hanci da rashawa ya ƙare kuma da zarar aka ce cin hanci da rashawa ya ƙare to kuma lokacin gwamnati za ta yi tasiri aikin gwamnati zai yi duka wa'innan abubuwa gaba da suna cikin karantawa Allah da Annabi Muhammadu dan haka yawa musulmi kuna da aiki a gabanku babban magana shine ku ainihin saurari malamanku ku saurari shugabanninku muna roƙon Allah ya muna albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar ta Afirka da duniya baki daya inna wallahi zalikul qadiru alai subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
الله اكبر وكبره تكبيرا مدام الزنفري muna godiya kuma sako ya isa sako ya ji fahimtu ana fili ya iki da abu to Allah ya sa baraka cikin wanda ka fara duka now we are going to introduce me ne ke sai tulanci ba haka ba bana Kabiru wato farfesa ne zan gabatar sai tulancin ya fara jana saboda daga zalan an ce farfesa da zan kira ka kai bai fashin baki kakan yi fashin baki ka ce in aka kewa na dan digiri wani mai digiri ne yayi mataki kaza yayi mataki kaza to amma alhamdulillah wannan farfesa ne da Allah ya albarkace shi matsayin sa nan gurin da kuma tsayuwarsa da maganar zai yi ba matsayin fannin sa ba matsayin gwamnati da ke yi na tabbatar da wannan kira na musulunci
kamar yadda na fara da zuwa gabatarwa cewa shine yanzu ke jagorantar almajiran Sheikh Malami Malam Awwal Albani, Allah shi masa rahama ya gafarta masa haka kabarinsa. Kun san manajin din almajirai babban aiki ne. Ku tambayi Malam Kabiru Gombe wanda shine mai wa'azi ne, shi kuma shi administrator ne, mai gudanar da kungiyar jama'a zuwa bidawa kamar sunna ne. In aka ce maka gudanar da malamai babban aiki ne, to kuma balle gudanar da almajiran ɗaliban ilimi. Amma da yadda na gan shi, da yadda na fahimce can zaman mu da shi na awoyi zuwa yanzu, na tabbatar cewa lallai zai iya yin haka, because it's an humble man somebody, mutum ne wanda yake ina ganin zai iya karɓan kowa da kowa. Allah zai sa masa albarka. Ban san meye malam zai magana a kai ba, fanninsa ne na noma, zai mana magana ne a kan sunna, zai magana ne a kan ilimi, a'a matasan shi ma zai magana, ko kuma malam zai kira ne a yi ƙarin aure. Tunda na san farko so shi ba sa yin mata saboda ɗaya, amma na san mai waya ɗaya. Gama ta malam, ko ma dai ne menene za ka zaɓa ka mana magana? Wa'azin namu sakiyarsa kamar yadda muka faɗa, hatsin bara ne, kowane abu aka faɗa insha Allah zai amfanar. Ni ne a rama kun yadda
jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyan malumma sun riga sun gabatar da abin da ya kamata a ce kowa ya fa'idantu da shi, amma insha Allah ta'ala zan yi mutaba akan ta magana da malam Jarawa yayi akan wasu sharuɗa da ya kawo na cikan ayyuka ga musulmi. Kuma wannan sharaɗi wanda ke shine ya fi komai mahimmanci ga rayuwar musulmi shine cikawa da kalmar shahada. Kuma zan dogara ga wasu hadisai guda biyu, ɗaya hadisin Abu Zar Al-Ghifari da kuma ɗaya hadisin Abdullahi bin Amr bin Al-As. Ɗaya hadisin farko, wata rana Abu Zar Al-Ghifari radiyallahu anhu ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah na bacci, sai ya koma ya sake dawowa. Isar da manzon Allah ya farka, sai manzon Allah ya ce duk mutumin da ya ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kalmar shahada kenan, summa mata ala zalika, kuma ya mutu akan haka, manzon Allah ya ce zai shiga aljanna. Sai Abu Zar Al-Ghifari ya ce wa in zina wa in faraka, ko da wannan mutumin ya yi zina ya sata, manzon Allah ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata. Abu Zar ya sake maimaitawa har sau uku, da ƙarshe manzon Allah ya ce ala rabbi mai anfi abi zar, ko ka ƙi ko ka fi, sai ya shiga aljanna. Sai Abu Zar ya koma duk inda ya je kansa da wannan hadisin, shi ma sai ya faɗa ko Abu Zar ya so ko ya ƙi, sai wannan bawan Allah ya shiga aljanna. Sai nan na muna muhimmancin kalmar shahada ga rayuwar musulmi. Duk abin da za ka yi a rayuwa gabaki da kakka ya kuskura ka mutu, sai kana da imani da Allah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Hadisi na biyu, Imam Tirmidhi ya fada hadisin da Ibn Majah, Abdullahi bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu, to Allah sallallahu ya ce a ran tashin kiyama za a zo da wani bawan Allah cikin al'ummata, bayan an tara al'umma gabaki daya, mutumin nan ya zo da tarin zulubai. Zulubai shi za a zo da wasu mujalladai guda tara, ce kowane gina mujalladi daya iya tsawon ganinka, a ce littafi mujalladi tara, kowane mujalladi faɗin shi da tsawon shi iya ganinka. Har wannan sai dai iban mala'iku a zo da su guda tara, duka babu abin da ke ciki sai sharri na wannan bawan Allah. Zulubai ya tafi da yara rayuwa da duniya gabaki daya, sai Allah ya zubar da su a gaban shi, ce wannan duk muna nan ayyukan kai ne, kana da jada abin da ke ciki? Sai ya Allah ba ni da jada. Allah zai ga mai cewa yau ba a zalunci, idan kana da musu kana da jada ka faɗa yi ta abin da jada. Sai Allah ga mai to akwai wani aiki da kai da zai rinda yi wannan? Sai ya Allah wannan kuma yau wasa za a yi mun kuma yau? Shi ya riga ya sakankance cewa wuta zai shiga. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa dauko wata yar kati takarda, kati ake cewa ko kamar ID card haka, kamar ID card haka haka maktubi fiha la ilaha illallah, to an rubuta la ilaha illallah akan wannan kati. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dora wannan mujalladai a kafi daya na ma'auni, a dora wannan kati a kafi, sai wannan katin ya jayi wannan zalagan na zalaban gabaki daya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a je a saka shi aljanna saboda wannan.
ga muhimmancin kalmar shahada kenan a rayuwar musulmi. Lallai ƴan uwana, kada mutum ya kuskura duk abin da zaka je kai shirka a rayuwarka, duk abin da ka nema in dai Allah ya nufa zaka same shi sai ka samu kafin ka mutu. Arzikinka ya fi adalinka nemanka. Da yawa daga cikin mutane muna shirka saboda neman duniya, da yawa daga cikinmu ƴan siyasa ne, ƴan kasuwa ne, ƴan boko ne, muna zuwa muna shirka saboda neman duniya. Duk musulmin da ya shirka na rantsar Allah ba shi ma haramun Allah har abada, domin in dai har ya mutu bai tuba ba, to tabbas ba zai shiga aljanna ba. In ya shiga wata babu ranar da zai fita. Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu, Allah ya karbi ayyukanmu. Inda muka taru a nan Allah ya kara tikoshi a gidan aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairul kalami ma qalla wa jalla. Magana kadan kuma ta isar. Babban abu shine sai mu dage kullum cikin aikin namu akwai kalmar shahada. Li'anna al-mu'mina yamutu ala ma asha wa yub'athu ala ma mat. Bayan da za a yi ka mutu da kalmar shahada har ka samu falalar da malamin ambata mana, dole sai in rayuwarka cikinta akwai kalmar shahada. Datin musulunci shine cikin dukkan ayyukan musulunci, dauki rukunan musulunci, dama kalmar shahada ne ta farko. Sallah cikinta cike take da kalmar shahada, tun daga kiran sallah, tun daga iqama, tun daga karatun da ake na alqur'ani, tun daga zikirin sallah, dauki zakka, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakarun lahum. Dauki aikin haji, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi aikin haji, falalar aikin haji wanda aka cika shi da zikiri da ambaton Allah, dauki azumi, duk ko ina cike ki da kalmar shahada. Farfesa Allah ya saka maka da alheri. Wannan sakarwa ne wato gajeruwa mai kuma matukar amfani, saboda kamar yadda ya faɗa cewa duk abin da ka yi, duk gwagwarmaya da ka yi, in ka mutu da shirka ka yi mutuwar banza. Irin ka ne za ka jera nan gobe kiyama, amilatun nasiba tasla naran hamiya, wanda Allah ce za ka kalli aikinka gaba ɗaya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sai zanto cewa aikin babangi wa kaje da shi. Mun zo zuwa daf da ƙarshen wannan zama. Na san ba sai na faɗa muku ba wannan gabatar. Akwai hikimar da ni na fara gabatar da jigo daga farko, sannan kuma jigo daga ƙarshe, yayin da matasan sai na saka su a tsakiya. Duk da cewa na ɗan kawo farfesa daf da ƙarshe, dan ya zanto cewa a sa tubali mai ƙarfi, sa'annan a rufe shi da turaren almiski, kitabuhu misk, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Shehu malami da yawa a Najeriya muke da yana suna asiri irin wanda ya halatta. Na san da yawa kun san shi bayan zanto shi shehin malami ne, amma zan so wanda da shinkuran da ya je Gombe ya tambayi tarihin gwagwarmayar ɗaliban musulmai, ɗalibai musulmi a garin Gombe. Za ku yi sanin cewa ashe da Malam Kabiru ya zamto haka a yau ba a banza ba. Tun daga Jinio mana ake gwagwarmaya, tun daga har atin ana ɗalibsa har aka zamto yau su ne ƙololuwa a ƙungiyar da wata zarfin bidiyawa ya kamata suna ƙungiyar da kowace ƙungiya yaɗuwa a Afirka ma ba ma a Najeriya ba. Domin a Najeriya tana gurin da babu gwamnati amma akwai su. Duk gurin da babu ɗan sanda, babu ruwa, babu makaranta, babu gwamnati a gurin, babu tsaro. Amma bayan da za ka je ba za ka ga masallaci ba. Duk inda ka je za ka ce maka wannan masallacin sunna ne. To jagorancin nasu da su kuma Allah maɗaukakin sarki ya damƙawa. Fatan mu Allah subhanahu wataala ya sa mu taya su gaba ɗaya, mu ciccibi musulunci nan zuwa sama. Dambi wa kan mu kara, duk hidimar da kai musulunci kanka kake wa kara, ba musulunci muke taimakawa ba, mu muke taimakawa kanmu domin kofa ta hanyar samun lada nan da za mu kula nan gobe kiyama. Shek Kabiru Haruna Gombe, sunan abun da za ka tattauna mana a kai ko jigon da nake so ka bada magana a kai, sunan su Ɗauraya. Ko san Ɗauraya? Idan aka yi wanki
ko ta mun galibi wannan ka jika kaya da wuri da farko yana wahala da tiye fita inda tiye fita ko sannan bayan an kawo an kawo ruwa gaba ɗaya me sai a daure shi sai zanta cewa abin ya fito me tek mala gabiru gare ka bari ga yaso ko san mala amr ibrahim suleiman kano shine mataimakin shugaban majalisar al'ummomi ta kungiyar jama'atul zanzibar wa iqamatus sunna yayin da malam nasiru gondo kuma shine sakataren wannan majalisar to bari in jawo dama abokin tafiyar da ni kowa dan jima ne dare dan jima hasan ne da gofeni in ka gan shi ka gan su tare bari in fara da jama'atul malam yadda ake yi a wani zala sai ka zo ka karanta mana wani abu na ayoyi sannan malam ya zo ya karanta mana sannan ko mu ga shi manya-manyan taro amma da sharaɗi ɗaya za ku yi alƙawari wa auku bil ahdi inna al ahda to in malam ya kammala karatu ku kyale bayan minti biyu mu karasa kar ku tashi har sai an kammala taron insha Allah bayan sa ba zai wuce minti biyu ko uku bane ba ko mun yi alƙawarin za ku yi haka ko mu tsaya haka ko sai yanzu ne sarki in nake na fasa ba zai kasa ba wani abin da zai yi kuma alƙawari ko fasa kun yi alƙawari bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا سبحان الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka manya manyan jingima jingiman dibga dibgan dibga dibgan cikkima jingima na suna da sai karatar da a wannan wuri Allah ya mutu tukuji da aljanna da raka shi alkiyama waɗannan manyan malamai manyan limamai da suka tarbe mu Allah ya sa su kuma yan matar buru da yin tarbe su aljanna ko da kuka zo ku saurari alqur'ani Allah ya muku albarka goraye a cikin ku Allah ya ba su amarya sabuwa kar da kazaki da fatu da kaya wadanda dama akwai matar kuma Allah madaukakin sarki ya ba da abin da za a ci gaba da ce bari ana biyayya ga Allah da manzonsa ba dogon wa'azi zan yi ba saboda lokaci ya ja amma zan ba da sakonni guda biyu zuwa ga matasa wadannan sakonni guda biyu muna da matukar buƙatar su a halin yanzu abu na farko matasa ku tashi tsaye a wajen neman ilimi duk al'ummar da aka batta a baya a ilimi wannan al'ummar an riga an yi mata nisa
mara ilimi da tijo ne irin nabiri mai danfale. Daga lokacin da aka ce harkar ilimi an barka a baya, to tafiya ta riga ta tafi ta barka. Duniyar da ake rayuwa a cikin yanzu duniya ce ta ilimi, ilimi a addinance, ilimi a zamanance. Daga nan zuwa wani lokaci idan baka da ilimi ko mota ba za ka iya tukawa ba, domin idan motar ta yi fashi za ta rubuta maka ne. Su ne motoci da suke shigowa duniya a halin yanzu. Idan bakin mai yayin siyarin za ta rubuta maka ne. Idan kafa na kikir-kikir za ta rubuta maka ne. In ba ka yi karatu ba za ka gane halin da ake ciki. Ilimin kuma idan za ku fara ku samu ilimin da ya fi kowanne daraja shi ne na farko. Shi ne ilimin lahira, ilimin addini. Sannan kuma ku nemi ilimi na sana'a, shi ne ilimi na zaman duniya, na neman abinci. Wannan ilimin muka guda biyu duka muna da matukar bukatar su. A wajen neman ilimin addini ku fara da ilimi da ya fi kowanne muhimmanci. Ilimi na farko ilimin sanin Allah, ilimi na tauhidi da aqida. Ku san Allah ya za ku bauta mashi. Ku san wane ne annabinsa, su wane ne mala'ikunsa, menene aikace-aikacensu, wasu littattafai Allah madaukakin sarki ya saukar, me ake cewa shirka, me ake cewa tauhidi, me ake cewa bid'a, me ake cewa sunna. Ku koyi karatun Alkur'ani mai girma. Matasa ku tsaya ku koyi karatun Alkur'ani mai girma. Maluma ku yi haƙuri ku zauna ku karantar da matasa. Muna da matuƙar buƙatar wannan. Idan kuka kalli ƴaƴan magabata za ku ga yadda suke a harkar karatun Alkur'ani mai girma. Sun suna ƙanana shine syllabus na farko da suke farawa da shi. Cikin ƴaƴan magabata akwai wanda suka haddace Alkur'ani mai girma suna da shekara 10 ko shekara 11. Abdullahi dan Abbas yana cewa ma tu fi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da haddace Qur'ani daga Bakar zuwa Nasi. An yi sabani annabi ya bar duniya Abdullahi dan Abbas da shekara 10 ko da shekara 11, amma ya haddace Alkur'ani mai girma. Idan mun ce dan shekara 10 dan shekara 11 yaro ne karami. A ƴaƴan magabata ko da suka haddace Alkur'ani mai girma suna da shekara 8 a duniya. Imamu na Shafi ya haddace Alkur'ani mai girma yana da shekara 8 a duniya. Hafizul Iraki ya haddace Alkur'ani mai girma yana da shekara 8 a duniya. A ƴaƴan magabata ko da suka haddace Qur'ani suna da shekara 7 a duniya. Ahmadu bin Hanbal ya haddace Alkur'ani mai girma yana da shekara 7 a duniya. Ya kama hajjar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya haddace hadisi 700,000. Wasu malamai suka ce sai da ya haddace hadisan manzon Allah hadisi miliyan 1. Kai a ƴaƴan magabata ko da suka haddace Qur'ani suna da shekara 5 a duniya. Al-Qari'ul Muqri Ibn Lubban ya haddace Alkur'ani shekara 5 a duniya. Yaro dan shekara 5 amma gangaren a wajen karatun Alkur'ani mai girma. Idan ana yin sallar tahajjudi ko sallar tarawihi da shi ake zuwa masallaci yana makale a jikin sahu, idan tilawa ta girgiza liman shi yake tada liman shekara 5 a duniya. Irin wa'annan ƴaƴa muke so a kyankyashe mana a halin yanzu. Yara ƙanana makarantar Alkur'ani mai girma. Mata akwai waɗanda sun suna ƙanana suka haddace Alkur'ani mai girma. Akwai waɗanda suka haddace daga cikin sahabbai mata a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irin su Ummu Darda hatu zace mahaddace Alkur'ani mai girma. Irin su Hafsat bint Sirin. Ku kalli bijimin malamin Ibn Sirin. Amma sai matsayin da aka masa fatawa kan yadda ake karanta wata Alkur'ani mai girma sai ce ku je ku tambayi Hafsa ta fi ni sanin yadda ake karantawa. Matata ku tashi ku koyi karatun Alkur'ani mai girma. Ba za ka iya yi da kanka ba sai ka samu malami ya karantar da kai. A koya muku Kur'anin yadda ake karanta shi da tajwidin shi, yadda waɗannan gangara-gangaran Arabawa suke karanta mana. Harufan Alkur'ani suna da mafita. Karanta su da tajwidi wajibi ne. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwid al-Qur'ana asimu. Li'annahu bihi al-ilahu anzala. وهكذا منه إلينا وصل وهو إيقاع الحروف حقها من صفة الهوى. حروف القرآن اللي غير ما سنة ده ما فيها أنت بيرمى هو شيء أنا أم باكي كي فيتوا هيك شيء كم باكي
waje amma da cikin baki ya mai jinge fitowa مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من كبر ما تسر حرف القرآن نجير ما هل قد أقوم شاتفر قد أقوم شامطي فألف الجوزي وأكتاها وهي حروف المد للهواء تنتهي ثم لأقت الهلء حمز هاء ثم لوسطه فعين هاء أدناه غين خاؤها والقاف أقت اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فشيم الجيل يا والضعب من هامته إذ وليا الأبرات من عشر أو يمنها دولة كتان حرف القرآن يأكي كرم تاسو أما تأيك نوا أما تأيك نوا مسلمي حرف القرآن كما متعليني أفل دوغو أفل جيري أفل مقربي أفل رغو أفل بلجوزا أفل سيريري أفل تقل قل دمل دمل صفاتها جهر ولكم مستفل مثبتة منفته وبالدقل مهبوطا فهده شخص سكت شديدها لمز أجل قد بكت وبين رفي وشديد للعمر وسبع على قصة ضبط كذحك دولة كتابة معلومة سكرة تدقوا القرآن نجرما نهلا في مسابقة تجا سكرة ثم القرآن نجرما لأكي سكسة عشان توري وكي أكي أبرن همبوك أكثر جامني nayi mamaki yaro da jamuse ko yaro da fito daga dusar kankara daga Denmark ko ya fito daga Norway ko Sweden yanzu yana karanta alqur'ani qira'atan mutqalata mujawwada bature ba faranshe haihuwar birnin Paris yaro yanzu yana karanta alqur'ani mai girma qira'atan mutqalata mujawwada yaro haihuwar ingila kyankyasar ingila yanzu yana karanta alqur'ani mai girma da tajwidi bai taba garin an da hotel lantarki ba shi a garin su irin wannan shinkafa ta mu doki ake ba mutane ba ta ci amma haka ya hadda alqur'ani mai girma kai in baka hadda shi ba mai saurara maka na halarci musabaka ta ga ta karatu alqur'ani da aka yi ta kasashen turai a birnin Brussels a kasar Belgium yara kanana ƴaƴan turawa da faransawa da jamusawa suna karanta alqur'ani mai girma kamar ta ta kauka da shi a kasar America mun je wani wa'azi a garin New York a wata anguwa da ake cewa Bronx a wani masallaci da ake cewa Masjidul Siddiq babu alaran ma nace to ga alaran ma Ahmad Suleiman sai alaran ma rasu zuwa Nigeria aka ce baka da magana a to alaran mu kai kasar America bari mu kawo maka wallahi yara ne sama da 30 ko ne hada ta Qur'ani daga bakar handaci kuma abin da zai baka sha'awa wannan iya zuwa ya hafsu wannan iya zuwa ya garshu wannan ya kalu wannan yayi kaza wannan yayi kaza wani da yazo da kokira sai da kokira alaran Muhammad Suleiman nace alaran Muhammad Suleiman kana Najeriya shekara da zai ka sara da rika baka sani ba idan ba America zai tsaya ya koyi karatu Qur'ani mai girma ya haddace karatu Qur'ani mai girma dan me yaro a nan gari kwatano ba zai haddace Qur'ani mai girma ba matasa ku koyi karatu Qur'ani mai girma ku karanta sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an tambayi Abu Zur'a ace aka ce ala gafar samana wani dalibin sa ya sha ta fi karfin cikin sa yace me ya faru aka ce yayi rantsuwa cewa idan baka hada ta hadisin Annabi hadisi 300 ne mata ta tafi mata ta tana nan ko ba ta nan sai ne yazo idan malam ya hada ta hadisi 300 auren sa yana nan idan malam bai hada ce ba aure ya tashi daga aiki ada gafar samana auren sa yana nan ko ba yana yace auren sa yana nan daren babu abin da ya same shi kenan malam ya hada hadisi nawa malamai sun ce ya hada hadisi 300 da islami ya hada hadisi 200 da islami ba hadisi 500 idan juma'a da zamu kewa masallacin da mu ce ba mai fita sai wanda ya kawo hadda 40 hadisi akwai wanda anan zamu kawo masa abinci rana mu kawo masa da dare mu kawo masa dumanai da kitaba kenan matasa dole ku tashi tsaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana cewa Allah ba zai dauke ilimi rana daya ba kowa ya tashi ya zama jahili zai dauke ilimi ne ta hanyar mutuwar malamai waɗannan manya-manyan maluman da muke gani ba haka Allah zai ba su su ta zama a duniya ba wata nan kuna zo da sai ku ji labarin Allah ya karbe su wani zai ce hadda Ibrahim da shi ne hadda shi duk hadisan nan ya tafi da su kabari sai ga wannan zai rinka zuwa buka hadisan ku ba kenan dole a samu waɗanda su ake yi handing over
waɗanda za su tashi su nemi ilimi ba darajar da ta kai darajar ilimi a duniya. Malamai suka tsere da haka ne ba darajar da ta kai darajar ilimi a duniya. Ilimi siffa ce ta Allah. Allah wannan sun sarki a Qur'ani mai girma ya siffanta kansa da cewa shi mai ilimi ne. Wannan kadai ya isa mai ilimi ya alfahari. Alarama a Qur'ani mai girma Allah ya kira kansa da alim ba mu aya.
والله سميع عليم
قالوا وذا
والله عليم حكيم
قالوا وذا
والله بكل شيء عليم
قالوا وذا
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
قالوا وذا a saurara a saurara a saurara wane ne alima cikin wannan ayar wani wuri ce Allah ya kira kansa da alimu ya kawo shi a lafiya ya fi mubaraka alimul ghaibi
alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada
alimu
alimul ghaibi wash-shahada هو الرحمن الرحيم
عالم الغيب
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
عالم الغيب عالم
الغيب والشهادة الكبير المتعال
عالم الغيب alimul ghaibi wa shahadati mata'ala asaurara asaurara wane ne alimu a cikin wannan ayar wani wuri sai Allah ya kawo shi Allam ala sigatul mubalaga yace Allam
Allamul ghuyub
ya zo ta gudu a Qur'ani mai girma fara ba mu cikin suratul maida يوم يجمع الله الرسل
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
أروا أنا هاي نقول أشيو سورة المائدة شبكو سنة باكي مولا
أشيو سورة المائدة كشم مولا سلام أكبر
وإن
قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
سبحانه قلت ربا أفضل يا جيس رسول الطيبة أفضل يا شمسي كنجرة قل إن ربي
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب
ولن علام علام الشوء العالي تقصر على كتب يزوم تلقوا لأبو مصنع تبيع سيقاش أنا قامل كمالا واجر الويو ذكر ولقوا كل جاهل ما عطيش تمام تلقوا مصنع تبيع كتب جاهلي واجر الويو in ka zaka ta wadaka ce kai jahili ba ka ji ina magana ai yana jiya ce ba ka wa fito sabon dai kenan suna ne da kowa yana so a kira shi ilimi sifa ce ta annabawan Allah annabi Musa Allah ya ce walan ma balaga ashuddahu wastawa
walan ma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma
annabi yusuf allah ce falamma balagha ashuddahu
walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma
annabi daud ce wannan allah ce wannan kare atayna dauda
walaqad atayna dauda wa sulaymana ilma
annabi ayyuhu allah ce wa innahu la zu ilmin
wa in إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا
يعلمون
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
الله يشهد ملائكة سيشهد أولو العلم سيشهد ملائكة سيشهد أن أبو الله سنة شكو أولو العلم لنا كان بدا ذا سورا ما سيئل في هذا الدوار على تلك القيامة توبانا إلي من ذي برجي كبا كلي kana raba su suna karewa ilimi kana raba shi yana karuwa kariya nake da zan zo da sefa miliyan daya a masallaci ne ce kowa ba shi sefa 10,000 za ta kare wani bai samu ba amma ina zo da qul wallahu nai fara mai tawa kowa ya haddace akwai wanda bai samu ba ni tawa qul wallahu ta mata ko tana nan ta yi ta kare kyau shi da shehu malami ali wa kulle yake cewa qulun qulu fit abudun qule kalau na kale kalubale kacinci me abun da yake yado kuma dunkule yawa tsebar bazu tattare da rasa gashi abun mule idan ka dobe zuciya da ilmu ake kalubale wai tambaya yake wani abu ne guda daya amma da ya hada sifofi guda biyu kishiyar juna wai me abun da yake yado an san yado yadda ciyawa take yado ta bazu a kasa wai yayi yado kuma dunkule a ba zai yi ba ko dai yayi yado ko ya dunkule sai ga daya ya watsi ya barbazu ko kuma gashi a tattare zai yi ko dai ya watsi ya barbazu ko kuma yayi ne ko ya tattaru wai yayi rasa yayi francis ko kuma gashi a mulmule zai yi ko dai ya rasa ko dai yayi ne ko ya mulmule to wannan abu ne wanda ya hada wayannan sifofi guda biyu masu kishiyantar juna malamai suka ce shi ne ilimi yanzu alaban ma ya karanta da dalilin da sun yi a kansu ba sun watsu a duniya sun je suna yada ilimin sa amma na ce ranar ko ba ranar na ce ranar a dunkule kuma qur'ani da ya karanta ga ranar ya watsu ya barbazu ya shiga ko ina a cikin duniya ba na ilimi zai burge ka ba kuli ana tare da su ilimi fa yanzu ranar juma'a liman ya miƙe a masallaci ya ce jama'a kwatara ta shiga matsala jiya barayi sun shiga gidan gwamnati da sun yi sata ayi addu'a Allah ya kawo sauki akwai wanda zai ce liman kare aiki sai dai a ce abin shiga amma liman da ya miƙe sai jama'a saurara kwatanta ta shiga matsala ba ki maluman nan da aka yi akwai alaban Muhammad Suleiman Ibrahim Kano da ya zo to daga zai barayi sun shiga masaukin sa tilawar sannan izo 60 yanzu ta ce izo 30 saura izo 30 abin da ya fita da jama'a hankali izo 30 din ma na kasa suka kwashe mai wahala hadda bi hemayen nan sun yi gaba da su da Allah liman da ya fara ko gani yayi sai wani ya miƙe ya ce jama'a liman da gani yayi ce ya za a sata tilawa a daban ma sai ladan ya tashi ya ce jama'a ku daina tsoron kare da mutane Allah ya ce in ja ku fasu ku bi naba in ka tabayyano a je a yi bincike ku kula za ka bata kai ka lokaci wajen bincike me za ka ce ka ce ladan shi ma ya sha kwaya saboda kari da ka ga su shi ilimi kan ba ya sata shi ba shi zai burge ka ba kudi kai za ka tsare su ilimi ba shi zai tsare ka kaza gida duk gidan da kaga an yi doguwar katanga an sa security waya ga wasu manyan karnuka suna gadi akwai kudi a gidan ya gida da ma za ka je ka samu katuwar katanga da manyan masu gadi da kuma za ka fata kullum za ka fata hasalin ilimin ya karanta da shi addu'o'in da zai sami ya kwanta Allah ya tsare shi matasa duniyar da ta ci gaba duniya ce ta ilimi ku tashi ku yi karatu nan ne za ku karbi tuta da za ku kai kasar gaba abu na biyu shine ku tashi tsaye na neman halal duniya yanzu ba ta rago ba ce alan ko ta gatsai ya ce wai da fafe ne ko danye aka ce ai ga an dafa ya ce a taimaka a bare masa yanzu duniyar ba ta ci alan ko ta ba ce duniya ce da ake tashi a yi gwagwarmaya muna son mu gina masallatai muna son mu gina makarantu muna son mu kai motocin da'awa muna son mu dauki nauyin maluma a shiga lungu da sako aje a karantar muna buƙatar gidan talabijin na da'awa muna da buƙatar gidajen radio na da'awa idan ba kuɗi za mu iya yi ba za mu iya yi ba yanzu daga lokacin da aka buɗe sunna tv zuwa yau mutum ne yake gane sunna Afirka banda Allah babu wanda ya sanya kasu wanda aka tura wa sunna ta kafa dan yanzu da takashin sun karu sun yadu akwai irin Africa TV akwai irin Suicide akwai irin su Manara duka albarkar wannan ta farko ta sunna TV da aka bude idan mu yahu da hannu ga amfanin kafafen yada labarai da yada dawa sai sa duk inda muka tsaya ba a Najeriya ba Africa ba a duniya sai mun yi duk sai sai addu'a mun ce Allah ya kara wa rayuwar sa albarka mutanen garin ko hay ka dane albarka Allah ka kara masa albarka ya Allah duk laifin da take sai ne kai Allah muna roƙon ka yafe masa ya Allah muna roƙon ka kara karfafa tattalin arzikin sa ya Allah muna roƙon ka kare gaban sa ka kare bayan sa ka kare shi daga muguwa da baka kaddara ya Allah duk inda saifa da jala da yiwo take ka nuna masa ya furkushe ba dan komai ba saboda ya ce miki da'awa an isar da sako ko ina inda ba za mu iya zuwa mu yi wa'azi ba talabijin ya je ya isar da sako an gane sunna idan ba kudi za a iya yin wannan kenan zaman banza ba naku bane dole ka koyi sana'a kowane matashi ya koyi sana'a ba dole sai ka samu aikin gwamnati ba in ba ka samu aikin gwamnati ba samu sana'a da kaiya yi kasuwa in ba mu koyi direba ka zama dan kamu-kamu zama dan acaba zama dan tattasai zama dan albasa dan dankalin turawa dankalin hausa ɗauki silifar ka rika cewa yawa a cikin gari tashi motsa miƙe yunkura ta kuma baka da ba'alika da rikai القرآن يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
الله يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الله يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذات رأس الجلي الله يقول فامشوا في مناكبها كل أخي أشياء فتن قطع idan fasala ta dagara ba dole bane tsallaka Najeriya ba da lego in lego ba sai ba tsara ta Abuja in ta dagara ta fi birnin Kano in ya dagara tsallaka Rabai in ya dagara har ma Agadez in ya dagara Jeka Burkina Jeka Togo Shigalo ne ta fi Ankara ta fi Abuja ta fi tabi da aka ce ku dora ku tashi ku je ku nemo arziki ku nemo dukiya ku zo ku gina addini yanzu duniya ba abin da yake tafiya sai an kashe mai sai an kashe kuɗi ku tashi ku je ku nemo su ku ga abin da zai ba ku mamaki Allah kullum so yake ka motsa kai ka zauna ka ce to ni na rage da zai to ba wani ko ku zo ku tashi ka motsa inji Allah mare mahaifiyar Annabi Isa a daji ta haihu ba abinci ba ruwa amma Allah ya ce fanadaha min tahtiha
fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya
ya ba ka samu abinci
wa huzzi ilayki bi jam'i nakhlati tusaqiq 'alayki rutban jamiya
ya zakai
fakuli washrabi wa qarri 'ayna
fursa mai je gote ta haihu ba abinci ba ruwa Allah ya bubuga da ruwa karkashin da dan yake duwa karkashin ki ga ruwa yana bubuga ina bukatar a rinsa Allah ya ce ga ku tutura da bino ne a gaban ki wa hudi ka mace ki girgiza mai je gote ba yanzu da tayi mai je gote ka ba ta girgiza ku sai ne fara suna girgizawa sai da bino ya fara girma kamin ta akara yayi ganye yayi dure yayi yaya kayan suka lura nuna nuna yayan suka dubo a gaban ta da labarin tambaye ku Allah ne girman da dabinan ko girgiza wannan sai to amma da sai Allah ya ce dabinan ya girma bai ta ta girgiza saboda Allah ya gina maka bai ce zaka kana gauni so yake sai kai musu kai ma sai kai wani abu mai yaga kina ji yiwa eh to zamu taimake ki amma ba za mu ba ki kyauta ba sai ma sai kin boza ga ku tutura da dabinan mai yago kama eh ba ki da karfi ba wai saka ki kai amma dai kama girgiza sai kin wani abu tana girgiza a kallon bishiyar ta sama kai ma kama girgiza ba kana zaune ba ta ci ka dora
kuma da wannan ayar muka gane mai jego abinci take bukata mai kyau mai jego in ta yi take bukata mu aka gaba abinci mai kyau yake bata ba kayan bala'i yake hada mata ruwan zahi mai zahin bala'i kunun kanwa mai zahin bala'i jakakken barkono mai zahin bala'i wata kauwa mai zahin bala'i ya ba da ganda mai zahin bala'i rauta a ƙarƙashin gano kai an shi mai jego wallahi sai Allah ya yi ta a tsaye su kunye ruwan zafi tun da asuba ana ta danna wuta tsohuwa mai mata ana iya ruwan sun ta mata tana kudar su sai sun juya ta uku kun san bidiya inda samu gidan zama har mustahabai da yan sunnoni yake mata a samu ɗanyen bishiyar zarbejiya ana tsomawa ana dukanta ga zafi ga duka ga zafi ruwan zafi kaji tana ihu tsohuwa da rango banza rango ihu da muna kanara na jego in za a miki wanka don zafi ki samu ko miki shiga da shi in ta babba samu ki kai da zafi shiga ko miki ya kama ta ita ba to da za ta zauna ko za ta yi gara gudu matasa ku tashi ku je ku nemi arziki kai dai wajen neman arziki ku nemi halal kada ku yarda ku wuce inda Allah ya tsaya da ku saboda arzikin gaba ɗaya hannun Allah yake قرآن يتوى ما من جاب لا تحمل رزقها وما من جاب إلا على الله رزقها
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب
يتوكأين من دابة لا تحمل رزقها
من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم
كنت أقول لك أنا معنا وعدا عيو بن أجو الله يقول ما من دابة با وتدبع دكي تاكا كسا أنا شو دبع متاكا كسا حد الأقدم يلاتي illa ala lahi rizquha fa ta arziki tana wajen Allah kina arziki yana wajen wa na ce yana wajen wa to sai rin da kike zaka je ka nemi haramun idan arziki a wajen Allah yake dan ne zaka je haushi wani kace shi yana kake kuɗi billahi allazi ba dan na ta'ala ba da yanzu na hai amma sai da tsawon tsara abudu inna daga kai ta da yi Allah ne da ya zama ku na lokaci ne bai yi ba in Allah ya kawo lokacin arziki ga ba wanda yake hana ba wanda yake hana arzikin a wajen wa yake illa ala allahi rizquha Allah ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san mustaqarraha sannan ya san mustawda'aha menene mustaqarraha menene mustawda'aha malamai sai maganganu magana ta farko suka ce mustaqarraha Allah ya san lokacin da ita wannan halittar wannan dabba take cikin mahaifa wa mustawda'aha sannan ya san lokacin da take cikin tsatsan ubanta kenan san da kake tsatsan mahaifiyarka da tsatsan mahaifinka Allah ya san da kai tun ma ba a yi jima'i an hada yadda za a haife ka ba wasu ba da suka ce mustaqarraha wa mustawdaha mustaqarraha inda take zaune a nan duniya wa mustawdaha in ta mutu inda za a je a binne ta dan ma Allah madaukakin sarki ya sani kullun fi kitabin mubin duk yana cikin lahul mahfuz a rubuce da Allah madaukakin sarki me wannan yake nuna maka arzikinka yana wajen wa yana wajen Allah kar ka kace ka nemo haramun Allah yake baka gani wa ta'ayyin min jabat la tahmilu rizqa Allah ya rizquha akwai dabbobin da ba su da sana'a ba su da kasuwa ba su da shago ba ta bincoci bane ba su iya noma ba ba ta tsira ba ta amma kuma Allah ya ciyar da su kariya nake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ku dogara ga Allah ya kamata ku dogara da shi da ya ciyar da ku yadda yake ciyar da tsuntsaye ya zuwa ya suke Allah ya ce ta zaju khimatan wa taruhu bi tsana in zuwa ta shi da safe yana jin wa cikin sa a batse bai da abinci a rubu bai da suto bai da sana'a bai da shi ba da shi ta ba shi ba kadin da ba shi ba dan da goma bai da shago a kasuwa bai da rufa shi ba ma'aikatan gwamnati bane bai da albashi ya tashi da safe bai da komai yana jin wa amma in ya fita a madadar Allah da yamma sai dawo a ƙoshe cikinsa ya fita wa ya fiye da shi Allah ne ya ce da shi. Wanda zai tsayi tsuba ya ce ba sosai. Waliya maka, kina sai da zai je ba. Kawai sai zai da malaman ma da ya da Qur'ani, kawai sai ka ba tilawa. Ku san me ya faru? Mutanen gari suka ji ana ta tilawa a masallaci. Suka zo bawan Allah kai daga ina yace kun ji labari na. Suka ce alhamdulillah Allah ne ya karbi addu'ar mu. Mun yi ta addu'a Allah ya kawo mana makarantar Qur'ani ya karanta da yayan mu. Muna so ka tsaya ka karanta da yayan mu Qur'ani. Sai ce tayi nake ba zan tsaya ba ma to ya zan yi. Yace zan koya musu haddar rubutu Qur'anin ma. Ya ci gaba da karantar da yara. Kamin a haka yara suna ta hadda gari yayin kyau. Randan sai ga dattawa sun zo wajen sa. Suka ce alaran ma abinda kai mana ce dai Allah ya biya ka. Amma mu ba muna so mu kyautata maka har da zawo ihsan illa al-insan. Sai me yake kace kai goro ne muna so mu maka aure. Yace Allahu akbar. Masha Allah tabarakallah. Wa la fa'ira mu suka ce mun samu yayi da dace da kai. Dukkan mun kowa yana so dan sai aure ta amma duka muka aure muka ce kai za a ba annabar Qur'ani. Saboda me yarinya ce kyawawa ce zan kada biya san kowa kin wanda ya rasa. Na biyu yarinya ce mai ilimi da tarbiya amma mahaifinta Allah ya masa rasuwa. Yanzu an daura aure sun kama mata gida amarya ta tare an goya shi dakin amarya kun san gore da ya amarya ya shiga dakin amarya rude wa yake akwai wanda yake ma wato shi dakin yana hajijiya yana jiddu yawa shi ya saba da gari gogo ne duba ga sabuwar buta ga wani gado an bar tsila yana sheki da jakarta ta makaranta yake fulo dan yanzu ya ga wajen fulo guda bakwai ga na dora kai ga na hannu ga na kafar jawar yanzu ana ramma ya shigo dakin amarya ga amarya ta sha ado ta sha kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwale goshi ga barbada kubatu ga jagira ga hawaye masoyi ga jamebe ga ya ta yi kula amarya ido bai taba ganin kyakkyawar yarinya ka mata ba ira subhanallahi al-khaliqul azim amma ko ka mun da ya faru yanzu ba fukkar amarya yake kallo ba wuyan amarya yake kallo. Me yasa yake kallon wuyan amarya? Tarkan nan da ya taba tsinta a dakin shaba sai ganta wuyan amarya. Amarya ne ce mai gida ta wura mun ido lafiya ai ji ba ta da ce. Yace da Allah ya tambaye ki. Sai ce to ne ki da Allah tarkan nan idan kika samu ta. Sai ce wannan tarkan yace eh. Sai ce babana ya kawo mu. Ya kawo miki daga ina kike da yaje aikin hajji. Wata shekara sai ta fada sai yaje yayi daidai da shekarar da ya tsinta. Sai ya yana mamaki. Sace mamaki kace bari in baka labarin da ya bani akan wannan kisa da ina riƙe da labarin har yau. Yace da yace yi sarkar dan ya kawo mutai sarkar ta fadi. Ya shiga damuwa yana yawo sai ya samu wani mataki mai imani a kai shi ya tsinci sarkar. Yana cigiya yana wane ne sarkar ta fadi. Da ya gaya mata sai yace eh sarkar kace. Yace dan tsabar murna ba ko su kuci da bai matakin bai kama hajji ake. Sace amma tun da ya dawo kullun yayi sallah sai yayi addu'a yace ya Allah ga kyata na ilmantar da ita tarbiyyar ta da ita ko ina da rai ko na mutu in zaka bata miji ka bata miji mutumin kirki mai imani irin matakin nan da yake fitar da ta da yake kama ya da ya shiru yace amma da ina rike miki zaki yadda sai ya kuma kana zai bara yadda yace wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa. Da Allah bari in tambaye ku matashi bai da yin sarkar nan da ya tura arjihu ya gudu ya je ya sayar ya samu sarkar ko bai samu ba amma ta yi hanya da ya hakuri ya bi Allah ya mai rawar ta sarkar ta sake dawa ko ta dawa ta yi hanya ita kare ko hanyar ruwan kafa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa
rahmatullahi alƙawari muka yi alƙawari muka yi ko ba ku zana alƙawari wa arma wa ahu bil hadi assalamu alaikum alƙawari kai
wa ahu bil hadi inna al ahada kana masula
to ki fi hakuri insha Allah cikin minti kadan bari in kara karkare da baku wannan labari mai yiwa ba ku taba jin sa ba. A shekarar 1994 zuwa 95 na yi sallah a wani masallaci
a wani gari da ke arewacin jihar Bauchi, a bayan wani matashi cikin matasa a wancan lokaci zan yi tunawa ya zo da ɗan kwastinsa da ‘yar kwastinsa yana zuwa sai rataye ta ya ci zanzaro ko makarantun Alkur'ani ya jagorance mu sallar tahajjudi yayi karatu ya shiga ya huta ba mu kama shi ba da Kur'ani a hannunmu ba abun mamaki ba ne ba wannan matashi daga baya ni sallar ni da ni ya kai sallar ba abun mamaki ba ne ba wannan matashin daga baya dan Allah ya mai da shi yanda yake mai yiwa yanzu ko matashi ne yanzu ko tsoho ne ban sani ba wallahi amma dai na san yana wa'azi na san kuma yana karantarwa kai yana nan gurin ma kuma ya yi wa'azi ma kuma kayan sama'ili guda saboda haka idan irin wannan shiga da fita da yana cikin alkur'ani a ce tun a wancan lokacin wajen shekara 25 haka yake gangaren to dan yayi kokarin gagaran alramuwa wani lokacin ba mu maki bane ba kuma ki da Allah mulki sarki ya saka masa alheri Allah ya sa kammala lafiya kowa cikin malaman malam Daurawa Allah ya saka da alheri malam Azamfari malam Asgar Sheikh Malam Abdullah gadan kaya Allah ya saka da alheri uwa uba kuma Dukke Isa Salihu kun ji da jawaban da Malam Kabiru Gombe ya fada a kansa da irin wato gudunmawar da ya bayar wajen a cigaban wannan al'umma ta Afirka ta Hausa Allah ya saka masa alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a alkhairi fi fa'ilihi duk wanda ya fara gudawa mutane akin alheri duk wanda ya zo yi daga baya za a bashi ladan kamar wanda ya aikata ni Allah ya saka maka da alheri abubuwa da yawa da za su yi gaba da sai mutane su sama maki ba abin da za mu ce maka kai Allah ya saka maka da alheri akwai wani wanda aka masa addu'a cewa irin tariyar da ya mana Allah ya sa ‘yan matan aljanna su tarye shi haka duk da cewa ga su dattijo ga shi ya yi da gemu ga shi gemun ya yi fari ga shi limami amma ba duk wannan gwagwarmayin da yake yi fata yake yi Allah ya ba su ‘yan matan aljanna to irin addu’a nan da ya yi aka yi masa muna cewa Allahumma amin saboda haka wanda ya yi abunan abun tariyar ‘yan matan aljanna haka muke fata muke addu'a da kuma ga baki daya da wannan nake gayyatar sa ko san waye kun gane waye waye shi amma ma duk ne kuke cewa sai mata aljanna kawo to wala muna gayyatar ka a matsayin ka na mai masaukin baki a wannan masallaci ba sai ba ku a kowane jawabi da kace za kai shi malam a ga malam a jama'ar gari sun ce sun saba jinka amma mu mun san ka na mura to amma ko a mura ma za mu so a shi mutanen Najeriya su kalle ka musamman masu bibiyan wannan shafi ina so gaya muku wannan bidiyon zuwa yanzu kusan 15,000 ta kalla to Allah ya saka muku da alheri na wata mana malam ya ce jazanallahu khair kuma maganar manya dole ya hakura da ita malam ya zaɓi ba zai magana ba sani ko zaka wakilta wani yayi jawabi a matsayin godiya da wurin gida malam Muhammad Kabir wanda da ya kwata ta ce gaba ta gabatar kuma na manta ba ma ambace shi ba shine wanda yake mai masaukin baki mai gabatarwa mai taryan duk masu yin wa'azi a wannan mai gari na kwatano masallacin sa fitaccen masallaci ne da ake zuwa a yi wa'azi ya mun uzuri ya kuma na ko ba shi hakuri kai yayi hakurin ma ko ba kai ba yawa zo malam Kabiru ka yi wa mutane kamar da jawabin a ƙarshe a wannan guri daga nan kuma sai in Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wani lokaci a wannan tafiyar kamar yadda za a sanar insha Allah ta hanyar da aka sanar muku don gobe idan Allah ya kai mu za mu tsunguma zuwa garin Boyiko wanda ke tsakiyar wannan ƙasa ko kuma ce ɓangaren yamma na wannan ƙasa amma tsaki ya fi ka bata ko wanda a can ne za mu je taro na bikin arewa a ba arewa ne ba arewa kan ai sai dai Malabil da Kandi da Farafu amma Boyiko kan tsakiya ne na san tsakiya san ƙasar nan haka ne ga wata wala yawa dubte ya kai ni ba to ɗaya ba ba to biyu ba abin da nake so faɗa shi ne manufar wannan zuwan duka gaba ɗaya shine mun zo mu taya ku murna da fatan alheri
saboda abin da ya samu dan uwanmu Malam Bukar Idrisa, babban limamin garin Boyiko, wanda aka rada shi a matsayin jagoran musulmai ko jagoran limamin wannan ƙasa, sai aka yi wannan gangami bisa ga yadda shi dufte da sauran yawansa dufte, saboda a zo a taya muku murna, a yi addu'a, a yi wa'azi, a yi zumunci. Saboda haka asalin jigon tafiyar gobe ne idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kanmu. Malam zaka mana godiya ko kuma ba gode ba?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa a madadin babban limamin mu Imam Habib Yaro da muke kiran sunansa da girmamawa, da fatan Allah ya ƙara ilimi da girma da daraja da ɗaukaka, Allah kuma ya ji kan mahaifa, da sauran manya-manyan malumman mu da ke nan na garin Kutulu da kewaye, da kuma malumman mu da suka fito daga Najeriya da sauran kasashe da ba su samu isowa nan ba, da 'yan agaji da ainihin sarakunan mu suna nan a zaune, da dattijan mu da almajirai da mata su matan suna can baya, da malamai da sauransu, da kuma shi kansa jagora uban tafiya wanda ya kayyato malamai ya mana wannan gata, saboda wannan abun arziki wanda za mu halarci birnin kaman Boyiko, kaman yadda Dr. DC na ya faɗa, insha Allahu daga gobe zuwa dibi duk muna can in Allah ya yarda. Muna fatan Allah ya saka mana da alheri gaba ɗaya, yadda kowa ya zo nan lafiya, Allah ya koma da kowa lafiya, Allah ya sanya ihlasi cikin ayyukanmu, Allah ya sa aljanna ita ce makoma, ubangijin Allah ya sa a daɗe ana yi kaman yadda malam Bahaushe yake faɗa. Mun gode. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.